Barkatu, barka mu da wannan lokaci da kuma sake haduwa da ku a cikin wannan shiri na amsoshin tambayoyinku da kuma shawarwari. A yau 6 ga watan Jumada Ula Hijira 1447, wanda ya daidai da 28 ga watan Goma shekara ta 2025. Kamar kullum muna tare da babban malaminmu Associate Professor Abdullah Usman Umar Gadan Daya. Muna yi wa malam barka da zuwa.
Insha Allah.
Ba tare da ɓata lokaci ba, za mu shiga cikin shirin. Mai tambaya ta farko take cewa bayan sallama ta ce mutum ne yana sallah a kan lokaci, yana nafila, yana da kyakkyawan mu'amala da mutane, ta ce amma matsalar fasiki ne, ba budurwa, ba bazawara, kuma yana bayyana tsiraici. Baya jin nauyin koda a ce akwai bako ko ɗan gida ba ruwan sha ka yake kwaɓewa, shi ne take neman shawara.
Shi mijinta ne?
Mijinta ne.
Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wala udwana illa ala zalimin, wassalatu wassalamu ala atammani al-akmalani ala khairi khalqillahi ajma'in, amma ba'd. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barkamu da kasancewa a wannan fili namu na amsoshin tambayoyi a kashi na nawa
52
a wannan rana mai albarka. Yar uwa tana tambaya dangane da halin mijinta ko ɗabi'ar mijinta, ta sifanta shi da fasikanci, kuma yana da ɗabi'u marasa kyau, ga bayyana tsiraici a gaban ƴaƴansa ko ƴan uwansa, yanci a gaban ƴaƴansa ko iyalinsa, to kuma gashi dai mijinta ne. Ya za a yi da irin wannan mutumi? To, na farko dai abin da ya bai kyauta ba kuma ba daidai ba ne, bai kyauta ba kuma ba daidai ba ne, haka kuskure ne. Da fatan Allah ya sa ya gane kuskurensa, kuma ke kuma abin da zaki shi ne ki ci gaba da fadakar da shi, a ci gaba da fadakar da shi, a ci gaba da nuna masa daidai, a ci gaba da nusantar da shi, musamman zama da tsiraici a gaban yara. Wannan wulakanta kai ne da turar ta kai, mai gida ya rinka zaman tsiraici a gaban ƴaƴansa, mazansu da matansu. Wannan ba kima ba ne, kuma saɓawa shari'a ne, kuma saɓawa al'ada ne, kuma saɓawa mutunci ne da sanin ya kamata. To, maganar fasikanci kuma da yake neman mata a waje, to wannan kuma babbar magana ce gaskiya. A yi mai addu'a, Allah shiryar da shi, kuma a ci gaba da gaya masa abin da yake kuskure ne, ba daidai ba ne. Kar a kyale shi, kada a daina masa magana. Allah ya sa, da wataƙila Allah ya baki nasara, ki ga kin samu dacewa da taufiki a kansa, a kan abin da yake yi. Allah ya shirya miki da mai gidanki, kuma Allah ya ganar da shi. Masu hali irin nasa, Allah ya sa su ji su masu gyara. Na'am.
Allah ya saka da alkhairi. Mai tambaya ta gaba take cewa mutum ne bacci ya ɗauke shi bai sami yin shafa'i da wuturi ba, sai bayan an idar da sallar asuba. Shi ne wai take tambaya zai rama kafin ya raka atanil fajiri idan ya yi sallar asuba, ko kuma tun da an riga an idar da sallar asuba ba sai ya yi ba.
Ba a rama shafa'i da wuturi bayan asuba ta yi ko alfajiri ya keto, lokacin sallah ya yi. Shi wuturi ana yin sa ne kafin alfijiri ke to, shi kenan sai a bashi sai gobe, kuma in Allah ya so yadda sai a bashi sai gobe. Yanzu abin da ya kamata a yi shi ne a shagaltu da yin sallah ta farilla ta dole. Bai kamata lokacin farilla ya yi ba, kuma a shagaltar da lokacin da wani abu ba na farilla ba. Wannan kuskure ne, ba daidai ba ne. Allah ya gara da mu.
Allah ya saka da alkhairi. Wannan take cewa suna zaman lafiya da mijinta, wata rana wai suna tare, sai ta farka daga bacci sai ta ga yana chatting da wata, ta ce kuma ta san mata aure ce. So sai ta ce sai ta fara kuka a lokacin, so ya damu dai a lokacin, sai nuna ba komai a tsakaninsu da ita. ita kuma bata nuna masa ta gane da ita yake chatting din ba bayan kwanaki ya bar wayarsa sai ta ga an turo sako amma sunan namiji ne amma kalaman soyayya ne ashe wai wannan mata auren ce hankalinta ya tashi so shine take so da Allah malam ya ba ta shawara me kamata ta yi
kamar yadda muka sha bayani duk lokacin da mace Allah ya jarrabe ta da miji mai neman mata kuma mai macin amana yana mahin alaka da matan aure matan da ba nasa ba matan abokane matan makota to wannan babban sha'ani ne sai dai a ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ayi masa nasiha a ci gaba da nuna masa wannan hawayen naki da ya zama makami a gare ki ki ci gaba da amfani da shi wajen nuna masa abin da yake yi ba daidai bane kuma kar ki boye masa ki ga masa baban ummi zaka ji dadi yanzu ni kaga wani yana alaka da ni tabbas zai ce bazai ji dadi ba sai ki ce masa to ya kai kake alaka da matar wani baban mu ne zaka ji dadi yar mu wanci wani yana alaka da ita karamtacciyar hanya da zai ji dadi ba to ta buga masa irin waɗannan misalai ko da bata da aya bata da hadisi kuma lalle ki nuna tashin hankalinki da damuwarki duk matar da mijinta yake neman matan banza kar ta yi da wasa ta yi da gaske wajen nuna damuwarta wajen nuna tashin hankalinta da firgicinta akan cewa lalle an jefa ta cikin bala'i dan ko bala'i ne kuma ya jefa kansa shi ma cikin bala'i da cikin fitina haka nasiha ta da shawara ta gare ki shi din ma a ci gaba da yi masa nasiha a ci gaba da nuna masa hanya ta daidai da buga masa misalai idan ko bai daina ba a kai ga manya a kai ga iyaye idan bai daina ba a yi kokari a gane mijin wannan mata da yake alaka da ita a hada su da shi wataƙila in bai bari dan Allah ba idan ya ga za a ci mutuncinsa a hukumance ko asirinsa zai tono to ya daina amma wannan kai ya zama shine matakin farko ya zama shine na ƙarshe wannan ba daidai ba ne in kuma hakan ba ta yi ba a nemi ya sauwaƙe mace ta ga ba za ta iya zama da miji mai neman mata ba za ta iya neman ya sauwaƙe mata yanzu wani idan ya gane cewa mijin matar da yake tsiyar da ita ya fahimta ya gane zai dau matakin shari'a kan sai ga ya bari ba dan Allah ba to idan za a samu irin waɗannan hanyoyi da za a sanar da mijin ita matar da yake nema din a koye a nabbahar da shi ya gane cewa ana fa neman matarka kuma musamman a bashi lambar wayar mutumin ya kira shi ya zage shi tukunna to wataƙila ya daina wannan abu Allah ya shiryar da su maza masu neman matan mutane Allah ya shiryar da su Allah kuma ya kare mu da zuriyar mu gaba ɗaya na'am
Allah ya saka da alkhairi wannan take cewa wai tsakanin uwar gida da amarya wai ke da hakkin shiga gaban mota sannan tambayar ta ce bi take cewa duk ranar idi wai mijinta sai ya tafi gidan uwar gidan shi sannan sai dai ta bi shi ta fita tare ita ta ji ba za ta iya ba
ranar me
ranar idi
eh
sai an ji ina ga an dauki uwar gida so uwar gida kuma ita za ta shiga gaban mota okay ko kuma sai ta je ta same su sannan a tafi da ita ita ma amarya kenan so ta ga ita gaskiya ba za ta iya ba kawai sai ta dina zuwa ma sai dai ta tafi ta ita kadai kina zai tambaya tana da laifi
to a babin hakki na aure a babin adalci na ma'aurata babu wani maganar uwar gida da amarya da ta tsakiya da tsawaye duk mata suna da equal rights ne mana suna da haƙƙi iri daya da wacce take shekara 30 da wacce take mai wata 30 da ya sati biyu duk sunan su matan aure matan miji ne kamar yadda zai ba waccan haƙƙi ita ma wannan haka zai ba ta haƙƙi ba inda aka ce wannan dan tafi dadewa ita uwar gida ne fifita ta akan sauran mata babu wannan a shari'a al'ada ce kullun mutane sai su fifita uwar gida akan sauran mata a zalunci sauran matan da wannan ba daidai bane san zuciya ne to dangane da hawa gaban mota dole daidai ai wata ta hauko
gaskiya ce
to ga shawara da ya kamata tunda ku kai tunda ku mata kun dauka zama a gaban motan wani abu ne kina wanda ta zauna a gaban mota kamar tana da wani matsayi ne daban da wanda aka jefar da ita a baya to sai a duba wace ce take da girki wacce take da girki ita take da miji kwananta ne sai ta hau gaban mota shikenan an daina rikici ko kuma a duba wace ce ta fi shekaru tunda matsayi ne hawa gaban mota sai amfani da hadisin kabbir kabbir abawa babba girma abawa babba girma kabbir kabbir wacce ta fi shekaru ko ita ce amarya sai a tura ta gaba wacce ta fi shekaru ko ita ce ta tsakiya sai a bata gaba wannan idan kun yi aiki da hadisi na kabbir kabbir abawa babba girma abawa babba girma in nace babba ina nufin babba a shekaru dan a hadisin abin da yake nufi babba a shekaru idan kuma za ku juya ku ce babba a zuwa gidan babba a farkon auren miji to za a iya ba uwar gida tunda ita ce babba kuma na san kun fi gane wannan to sai a ce uwar gida ita ce babba a ba ta dama ai hakuri kowa ma ya hakuri a ba uwar gida a babin kabbir kabbir idan ku ba a yadda ba to sai a duba wace ce ta fi girki ai wace ce take da girki shikenan sai ta zauna a gaba abu na uku za a iya yi a caccanja ke yau ke kika hau gaba to gobe kuma wance ce za ta hau gaba a karamar sallah uwar gida ta hau gaba to babban sallah kuma uwar gida sai ta hau baya maganar zuwa gidan uwar gida a dauke ta a tafi sallar idi da ita wannan ba laifi bane kar ku rinka tsananta akan abin da addini bai tsananta ba dan an je an dauko uwar gida an tafi da ita idi wannan babu komai a ciki tunda ai zuwa za a je a dauke ta ke ma in ke ne za a iya zuwa a je a dauko ki wataƙila idan yana gidan uwar gidan ne zai dauko ki sannan dainawa da ke kace ke ma dai mana ma fita sallar idin saboda uwar gida tana zama a gaba ki ana barin ki a baya ko dan ana zuwa a dauko uwar gidan ki ba dauko ki wannan kuma ra'ayin ki ne ke ne ki ga dama amma kin saliyantar wa kanki abin da yake na wajibi dan manzo Allah ya wajabta a je sallar idi da ko baki bi su ba da sai ki taka ki je ko ki nemi abin hawa ki je ki samu sunnar sallar idi din da annabi ya ce kowa da kowa ya je sallar idi wallahi alam
Allah saka da alkhairi wannan take cewa wai ya halatta kowace ranar juma'a mutun ya karanta suratul kahfi da niyyar wai Allah ya bawa mahaifansa ladan ko kakanninsa ladan
asali maganar karanta suratul kahfi ranar juma'a a wasu malamai sun taba hadisin cewa hadisi ne mai rauni karanta dukan suratul kahfi ranar juma'a wasu malaman kuma sun inganta shi kamar Imam al-Hakim Imam al-Baihaqi ya rawaito hadisin a cikin Shu'ab al-Iman cewa Annabi yana cewa ku karanta suratul kahfi ranar juma'a saboda sura tana ba wa mutane haske ranar tashin alkiyama wannan ta sa da yawa cikin magabata suna karanta suratul kahfi wasu malaman sun inganta isnadin hadisin suka ce sahihul isnad isnadi mai inganci amma karanta ayoyi 10 na farkon suratul kahfi wannan tabbatacce ne ko kuma ayoyi 10 a cikin suratul kahfi shi ma nan ingantacce ne gabar magana ta biyu shine shi qur'ani ana iya karanta shi dukan sa ba sai suratul kahfi kadai ba ana iya karanta Qur'ani duka a ko ina ne ai tawassuli da shi dan biyan wata bukata to amma matsalar shi wannan mai tambayan me yasa ya ware sai ranar Juma'a kuma me yasa ya ware sai suratul kafi to wannan shine alamar tambaya kuma shine kuskuren tunda nassi bai ce ka ware suratul kafi ka karanta ta ita kadai dan Allah ya yi wa mahaifinka kaza kuma sai ranar Juma'a ba kenan koyaushe ba za ta iya karanta suratul kafi ko zai iya karanta suratul kafi koyaushe kuma zai iya karanta kowace sura so sai a ba shi shawara wata ran ya karanta suratul kafi da wannan niyyar wata ran kuma ya karanta suratul al-muzammil ko suratul jumu'a ko suratul baqara ko wacce sura ma a cikin alqur'ani da wannan niyyar kuma ba dole sai ranar juma'a ba dan babu dalilin ware wannan ranar juma'a Allah ganar da mu na'am
magana kai ladan fa sa ce musu iyayen su ko kakannin su
oke ba cewa ya Allah ya musu wannan ba
wai da niyyar Allah ya kai musu ladan
ai wani ba zai yi wani karatun qur'ani ba kamar yadda wani ba zai yi wani sallah ba amma dai zai za a iya musu sadaka za a iya musu sadaka jariya an gane yawa sadaka sadaka jariya amma ba wani ya zo ya yi ta karanta qur'ani wai ya gama
ibada
wai ladan wai Allah kaiwa baban su ko Allah kaiwa ya dan sawa a ba a yi wannan wallahi alam
Allah ya saka da alkhairi wannan take cewa su bi ne a wajen mijin su tace yana mararinta ba shin fada to amma wai zuciya ta zuga ta wata rana ya dawo gida sai ta kibin shi dakin sa yazo dakin ta ya kira sa ta ki zuwa ta kulle dakin ta tun daga ranar tace bai kara neman ta ba tace daga baya ta gane kuskuren ta ta bashi hakuri tace yanzu wata shida kenan ya ce mata wallahi ai bai ji ba ta ji kwatan kwacin abin da ya ji ba shine tace dan Allah mallam wai ya sasanta su ya bashi hakuri
akan me akan me sasanta su akan me
wata shida wai
ha wato shi yasa ya kamata mutane su ji tsoron Allah mata ya kamata ku ji tsoron Allah kun ga dama a cikin ku a ce akwai marasa kirki a cikin ku yanzu ka ga wannan da kanta ta faɗa
alaika
da kanta ta faɗa mijinki yana rababinki yana baki haƙƙinki yana kula da ki dan wulakanci saboda wulakanta dan adam kurin ki fita daga ɗakin sa ki tafi ɗakin ki ki je ki kule yayi ya buga miki kofa ki yi ki bude saboda wulakanci bai zage ki ba bai ci mutuncin ki ba bai miki komai ba saboda reni ka san akwai mata masu reni kuma wani lokacin injiniya ita mace da kake gani in ka nuna zumudi akan ta to za ta ja ka a ƙasa ba su da kirki ba halin su ba'i da kyau wallahi wani lokacin kuma bai kamata a yi musu wasa da wannan al'amarin ba wannan ai wulakanta dan adam ne wannan tuzar ta mutum ne ai ke sa mazan da suke nuna zumudi akan mata ku bi hankali za su ja ku a ƙasa wallahi ka daina wani nuna zumudin ka kurin ka daina yi wannan abin kana yi ne saboda shari'a kawai ta ce ai shikenan kuma ka nuna mata zaka iya rayuwa ma ko ba wannan abin ba ki kyauta ba kin ma yi bayani da kika tona kanki asiri kika faɗi abin da kika yi dan ai wa'azi mai masu hali irin ki dan su shiga taitayen su duk namijin da matarsa ta yi masa irin wannan wulakancin ya dau mataki akan ta bai saba wa Allah ba bai saba Allah ba kaga wannan ina ga soja ne mai horo ne wannan shine ya kaurace mata wata shida to shi in mun dubi babi na shari'a a kaurace namiji yana da haƙƙin ya kaurace wa mace ne iya wata daya a shimfiɗa kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayiwa iyalin sa suka masa ba daidai ba to bai kamata ya kaurace miki sama da wata ɗaya ba yanzu wannan wata biyar da ya kara miki wannan kuma daga aljihun sa ne daka ne yake ina ga ya gawa ki da kuwa wata kila in ba sa kika ji ba sai ya rufe shekara in ba sa ba ina ga mamalar shekara yake hari to ba daɗi ba a kyauta masa ba kuma ka ji me yace ai baki ji ma abin da
nani ba
wato shi gani yake yi raɗaɗin da ta gasa masa a zuciyarsa wato ai bata ji shi ba
wata shirin ba
ko da yake kaga kuma in muka nemo masa aya Allah ya ce wa in aqabtum fa aqibu bi mislima uqibtum bihi mu dan dakata anan kar mu ƙara ta gaba. In za ku yi ukuba, ku yi ukuba da irin abin da aka muku. To kaga in ya dauki fasara sai yayi irin abin da aka masa, to ina jin bai gama ba kenan. To wallahi halli matan nan bata kyauta ba abinda sai tayi kuskure, kuma muna fatan Allah ya sa ta gane. Karki sake wannan kuma ba ke ba. Duk wata macen da ta ga mijinta yana yi da ita, to ta rike wannan daraja, ta rike wannan mutunci, ta rike wannan kima, kuma ta yi ta addu'a da sadaka. Allah ya rike miki mijinki, kar ya kubuce miki, saboda duk ranar da namiji ya juya miki baya, wallahi ko farin fenti ne a gidanki, za ki rinka ganin gidan baki kirin ne. Kuma ki je ki tambayi ƴan uwanki mata, in dai namiji ya juya wa mace baya a gida, ko ita ɗaya ko su biyu ko su uku, za ta rasa abin da yake mata daɗi, za ta ci abinci ba zai gina mata jiki ba. Za ta kwanta ba za ta iya bacci ba, sai dai in shedani ya ci, ta je ta bacci duk da mijinta yana fici da ita. Don haka ku daina yi, bai da kyau, kuskure ne, laifi ne. Shi kuma wannan bawan Allah, injiniya a gaya masa ya haƙuri, muna neman mata alfarma. Duk da ni gaskiya ya ɗan burge ni fa, ba zan ɓoye ba, wallahi ya ɗan burge ni. Amma dai ba goyon bayan abin da yake yi na, saboda ya keta shari'a. A kar a ce kuma ya keta shari'a ce ya burge ni, wato ta wani janibi ne, wato akwai raini ne a cikin abin da ta masa. To amma ya haƙuri ya dawo, ya canja azabar da ukubar, ya yi wani abu kuma daban, ya dawo mata dakinta tunda ta gane kuskurenta. Ba ki kyauta ba, ki je ki ci gaba da bashi haƙuri. Idan a Kano kike, to sai ki ƙoƙari ki kira ki haɗan da ni da shi da ke, ko ta waya ne. In kuma za ku zo don ki zo in ƙara miki wankin babban bargo a gabansa. Allah ya shirya da ke, Allah ya sa ki gane. Shi kuma mai gidan Allah ba shi haƙuri.
Amin.
Amma dai da ƙarshe muna neman mata alfarma, a yi mata afuwa.
Allah ya saka da alkhairi. Wannan take cewa tana sana'a, amma za ta faɗi idan mutum yana son abu, za ta faɗa masa kuɗin, sai ya turo kuɗin za ta bashi kan. Idan ya turo kuɗin sai ta je ta siyo kayan da kuɗinsa, ta ɗauki ribarta ta bashi kayansa. So shine take tambaya ta ci haramun ne ko kuma daidai ta yi.
Ba a yin kasuwanci da haka sai da yardar mai kuɗin, sai da amintuwar mai kuɗin. Asali mai kasuwanci ya nemi jarinsa, shine asali. Ba za ka zo ka yi aiki da kuɗin mutum kuma ka ci riba a cikin kuɗinsa ba, kuma ba tare da yardarsa da amincinsa ba. Da haka mutum ya tanadi jarinsa, ko kuma ya tanadi inda zai je a bashi rancen kaya. Amma yanzu misali kana sai da kaya, ana sai da shi 10,000, kai baka da kaya, ka zo kai cinikin kayan da baka da shi. Laifin farko manzon Allah yana cewa la tabi'a ma laysa indak, kar ka yadda ka sayar da abinda baka da mallakarsa ko abinda baya wajenka. Da kaga ita wannan ta je ta yi cinikin kayan da ba ta da shi, har ta ɗora riba a kai, kuma tana jiran mai kuɗi ya kawo mata kuɗi ta je ta siyo ta zare kuma ribarta. Wannan kuskure ne, ba daidai ba ne. Ya ya kamata a yi daidai? Sai ta nemi ‘yan kasuwa su ba ta dama ta rinka dillanci, wani kaya kaza kaza ku ba ni dama zan tallata a wayata, ko zan tallata abokanan mu'amala, nawa nawa ne kaza ne, kin karɓe shi a 1,800 ki ce 10,000 ne, shikenan a matsayin tallake nan. To a nan koda kin yi ciniki, kin sayar ko ka sayar kayan baya wajenka, amma a matsayin a shari'ance kamar yana wajenka ne, tunda mai kayan ya yi maka izini, to sai a kawo kayan, a kawo kuɗi, sai aje a bawa mai kuɗi mai kaya kuɗinsa, sai ka zare ribarka. Wannan an yi magana da mai kaya kenan. Abu na biyu, mutum ya samu kuɗinsa, shi ya samu kuɗinsa. Ka turo mini daga Kaduna in saya maka wannan mic ɗin naira 30,000, to ina da 30 ɗina, sai in je in siyo shi a 25,000, kai kuma ka bani 30 in zari 5 ɗina, in baka na ci 5,000, saboda kuɗin mota ta da wahala ta da zirga-zirga, misali na faɗa. a ga wannan da kudinka da jarinka ka cire kudin wahalarka amma da yawa yawan yan kasuwa abinda suke yi na sita kasuwanci da kudin mutane ba tare da yadda su ba nan ba daidai bane kuskure ne amma in mai kudin ya yadda ya san daman baka da kishi aikin ka yi kuma ya cika ce zaka dorawa zaka dora naka shikenan babu laifi sai ka dauki kudin sa ka siyo masa ka dora naka ko kuma idan an zo a yi masa bayani Allah ya danar da mu ya bamu ikoncin halal na'am
Allah ya saka da alkhairi wannan take cewa yar uwarta ce ta rasu a Saudiya bayan ta rasu to akwai sky na ta wasu aka dawo da su Nigeria wasu kuma aka bar su a can kamar kayan girki da su turare to yaranta suna amfani da shi sai mijin yayi wani auren ita dai aka auro so shine take tambaya sun ci gaba da amfani da kayan shin Allah ba zai kama ta da cin dukiyar maraya ba
Allah ba zai kama ta da shi ba da izinin marayun take amfani da shi kamata ya araba gado a ba yara nasu mai gida dauki nasu kamata ya araba to ko da ba araba ba da yaran gidan da mai gidan da ita suna amfani da shi da yaddar magada take amfani da shi bata ci ainihin wato kudin maraya ba wallahi na'am na'am
Allah ya saka da alkhairi wannan take cewa wai sun yi sabon gida sai tururuwa suka dame su sun yi yawan da wai sai da suka bar musu wani daki guda shine take tambaya gaskiya fa ya za su yi da su sai daga rikin mun musu daki amma dai gaskiya ba asar dan su ba to ya za su yi da wadannan
tururuwa ita wannan tururuwa yawanci irin wadannan shari'a ba ta yadda a rinka kashe su ko a kona su ba kamar yadda wani annabi daga cikin annabawa ya kona cinna ko tururuwa da yawa annabi ya ce da shi Allah ya ce halla lamnatun wahida ina ma da tururuwa guda daya da yace ta cije ka za ka kashe da yawa to wannan malamai suka ce yana nuna ashe su ma irin wannan kwari ba a so a ta kashe su haka kawai to na farko tunda gurin ba nasu bane zuwa suka yi to duk abin da zai iya jawo su zauna a wuri to ya kamata a gyara shi yanzu misali duk inda aka yi siminti aka yi tile ai ci ruwa ba za ta zauna ba dan ba gurin na wanta bane to watakila su ma din sun bar gurin ba su getta shi suka gyara shi ba dan haka ci ruwa ko cinna ka ta samu wurin zama to sai a gyara shi an gyara ko ba a samu su magani ba su da kansu za ta tattara zan sa tara su ta to a gyara wurin a getta shi idan za a yi aikin a samu kofaka a kwashe su duka gaba daya a kwashe su duka sai a zuba magani a kasan sai a yi plastar gurin a gyara ku ci gaba da amfani da dakin ku bai kamata ku bar wata ruwa daki guda ba abu na biyu za ku iya idan wataƙila tururuwar ba ta fi sabilillahi bane ko shedanu ne to sai ku rinka karanta alqur'ani dan shi alqur'ani yana koran duk wani shedani a wurin a karanta qur'ani da niyyar Allah ubangiji ya sa su bar wurin da addu'a to za ku ga sun fita ko kuma a debi ruwan addu'a ayatul kursi haka da fatiha da yawa a wawwatsa musu a share su a wawwatsa musu sai a share su gari ba kona su ba a share su sai kuma a sa maganin da zai hana su zuwa wurin a share su a saka maganin da zai hana su zuwa da sun ji doyin wannan maganin ba za su zo gurin ba ku koma dakin ku ci gaba da zama kar ku bar musu daki za su lalata muku gida gaba daya kuma duk dabbar da ta zo za ta cutar da mutum ya halatta a kashe ta idan kuka yi duk wannan to sai ku nemi magani kuma fiya ko wani abu ku sa musu dan su bar gurin saboda kun yi musu duk abin da za ku yi musu na tanani da jinkiri Allah shi ganar da mu wallahi a'lam na'am
Allah saka da alkhairi wannan take cewa tana yin haila tana jinin al'ada to idan yazo da safe sai ya kai wani daren ma kafin yazo sai ta je tsarki take ganin shi wai to amma duk lokacin da mai gidanta yazo bai ga jinin ba zai yi alaka aure da ita daga baya kuma wai sai jinin ya dawo shine take tambaya wai suna da laifi
duk kuna da laifi kina da laifi mijinki yana da laifi ku gane ku iyayena mata kowace mata ta san iya adadin kwanakin da take na al'ada wata tana kwana 5 wata tana 6 wata tana 7 wata tana 8 wata tana 9 wata tana 10 ila ma dai abinda Allah ya rubuta mata daka a iya wadannan kwanaki da kika san kwanakin ki ne na al'ada to ya kamata ki ne sanci sallah kuma ki ne sanci shimfida kada ai alakar aure da tsakanin ki da miji ba ina nufin kar a kwanta shimfida dai ba baki na ne su buce amma kada a yi alakar aure za iya kwanci a shimfida guda daya ai dukan mu'amala ta jin dadi amma banda saduwa haramun ne mijinki ya sadu da ke a iya dan wannan gab din saboda jinin bai dauke ba ya tafi hutu ne kuma zai dawo kun saba wa Allah kun yi kuskure ki ga mai gidanki yayi kuskure zai sadakar zinari ko rabin zinari ko dirhami ko rabin dirhami kamar da hadisi rushin bulugul maram yayi kuskure ke ma ke kuskure kuma kar ku sake wannan alaka ba daidai bane sai kin gama kwanakin ki 9 ko kin gama kwanakin ki 8 ko kin gama kwanakin ki 10 tas sai kun gama wannan shine ina fatan ana fahimta Allah gane da muna
Allah ya saka da alkhairi wannan take cewa mijinta ne yake fama da ciwo na sihiri kusan shekara 6 kenan abin yayi sauki amma yan ciwon wai ya tashi taimaka musu da addu'a da za a dinga yi don samun sauki
ubangiji muke roko ya bashi lafiya ya ba mu lafiya Allah ka kare mu daga sihiri ka kare mu daga masu sihiri ka kare mu da duk abin da zai iya cutar da mu da mu da yayan mu da iyalan mu da yan uwan mu da kowa da kowa sihiri wani abu ne mai wahalan wato sha'ani yana da wahalan sha'ani yana buƙatar nutsuwa yana buƙatar kuma juriya da daurewa a dai annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta da mu hanyoyin warware sihiri kamar haka mai sihiri ya yawaita karanta suratul baqara wanda yake tuma an masa sihiri ya yawaita karatun suratul baqara ya mai da ita wuridi Allah ce la yastati'u hal batala mai sihiri ya yawaita karanta falaki da nasi akai akai ko yaushe ko yana zaune ko yana tafiya dan a ciki akwai umin sharri hasidin idan hasada umin sharri nafasati fil uqat da sauransu mai sihiri yana da kyau ya nemi ganyen magarya guda 7 a nika su su niku sannan a samu ruwa ko kwanan sha ko jarka ko galan sai a zuba wannan ganyen magaryan guda 7 garin kenan bayan an nika shi bayin hajarai na tsakanin duwatsu guda 2 ko kuma abunan din kwalli din nan da ake daka kwalli ko ma yadda dai za a nika shi sai a zuba cikin ruwa a karanta suratul fatiha abin da ya sawwaka a ciki a karanta falaki da nasi da kulhuwa guda 3 a ciki karanta qul ya ayyuhal kafirun a karanta alif lam mim zuwa muflihun aya 5 a karanta ayatul kursi a karanta wattaba'u ma tatlu shayatin ala mulki sulaiman har zuwa karshe a karanta wa auhayna ila موسى أن ألقي عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون أكرنت قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسير هذا ولا يفلح الساحرون ولن آيوي da wasu ayoyi makamantan su da suke bayani akan sihiri da kariyar sihiri sai a karanta su a cikin ruwa numfashin bakinka yana motsa ruwa to sai a samu wuri ba ban daki ba ko a daki ko a falo ko a turaka to sai mutum ya kwabe jikinsa sai ya kurbur wannan sau uku sannan ya wanke kansa sai kuma ya wanke jikinsa da shi ana so a rinka yin wannan lokaci bayan lokaci wannan da shi ne ake karya sihiri to mutum yana wannan wankan ganyen magarya kowane wanka guda bakwai din in kuma aka samu babbar jarka aka sa guda bakwai din ganyen garin ganyen magarya guda bakwai sai a yi ta wanka da shi sau biyu sau uku sau huɗu sau biyar amma ba abin ɗaki ba abin ɗaki ba mutum zai iya sa gajeren wando ya wanke jikinsa da shi yana da tasiri kwarai da gaske tasiri kwarai da gaske wajen karya sihiri kamar yadda malamai Allah musu rahama suke bayani wallahu a'lam Allah ba shi lafiya
Allah saka da alkhairi wannan take cewa daga adadi na nawa ne na dukiya za a fara cire zakka saboda ta ji an ce wai sai ya kai miliyan 11 a yadda ta faɗa so amma dai ga galisa
to da yake duk shekara nisabin da kan yana
yanzu kusan ma da sati
yana canjawa a yanzu nisabin nawa ne suka ce
miliyan 16,412,240
wannan lissafin yaushe
24 ga watan wannan da
miliyan 16,412,240 ba a fara fitar da zakka a kuɗi sai mutum ya mallaki miliyan 16,400 da wani abu miliyan 16,400 da motsi idan mutum yana da wannan kuɗi to shi ne zakka ta hau kansa idan sun shekara ko a account ko a gona ko sun shekara a hanya ko a shago ko ana juya su to shi ne za a cire zakka kuma ya zama mulkan kamilan mallaka ce ta mai mutumin ba wai su biyu suka haɗu suka mallaka ba ba kuma kuɗin wasu ba ne ya haɗa da nasa ba ya zama cikakkiyar mallaka ne tasa shi ne mulkin kamila sannan kuma ana kasa dukiyar ne kashi 40 wannan miliyan 16,400 din sai a yi divide by 40 a raba ta kashi 40 to kashi ɗaya shi ne haƙƙin Allah shi ne zakka to duk kuɗin da ya haura miliyan 16,400 da wani abu komai yawansa kawai a dunkule kuɗin a kasa su kashi 40 a cire ɗin shi ne hakkin Allah wallahu alam
shari'a commission na Kano suka yi mitin suka ce su yadda suka sa 985
to wallahi ban da bayani na shari'a commission na Kano saboda ka tunda ban da ilimi a sai ban san me aka lura aka duba aka yi mutum wurin iya bada fatawa kai
yes
yawwa su ne wannan dai wanda aka saba ana kai wancan kuma sai mun yi bincike mun tarar da wani ilimi da muka sani sai mu faɗa wallahu a'lam
Allah ya saka da alkhairi wannan take cewa su uku ne a wajen mahaifiyarsu bi daga ciki mazajensu suna da ƙarfi daidai gwargwado ɗaya daga cikinsu ce kuma mijinta bai da ƙarfi so sai mahaifiyarsu gidan da take ciki sai ta ce za ta raba shi biyu sai ta ba wa ƙanwata su wannan rabin sai suka ce sun yarda to bayan an yi haka sai ita ƙanwata su ita ce ƙarama sai ta riga da suwa tana da yara guda huɗu sai daga baya mahaifiyar tasu kuma ta rasu to shi ne suke tambaya idan an zo rabin gado wannan rabin za a bar wa ita magadan waccan ƙanwata su ne ko kuma ya abin yake
to idan na fahimci tambayar shi ne ita uwar mahaifiyar ita ce ta ɗauki wani abu na dukiyar ta ta ba wa ita ƙaramar
rabin gidan da take
rabin gidan da take to gidan nawa ne
na mahaifiyar ne
nata ne
na mahaifiyar
sai ta ce ta ba wa ƙaramar ko yawwa kuma su sauran sun yarda
suka ce
saboda asali ita uwar ba ta da hakkin ta ware ɗaya a cikin ƴaƴanta ta ba shi wani kyauta sai da yadda sauran ko kuma duk su ma ta ba su amma tunda sun yarda kenan sun sarar da hakkin su na su tarayya wajen me wajen yanda aka ba wannan ita ma a bata to mun yanzu shikenan sun yadda to sai kuma sai ta mutu yanzu wannan ya zama gado na tsakanin mijinta ita da ta mutu da ƴaƴanta da uwarta amma ƴan uwanta ba su da gado saboda ai ba su shiga danta ba saboda suna da yaya yawa da haka yanzu wannan dukiyar wannan gidan namijin ita matan ne da ƴaƴan matan da kuma uwar wallahi alam na'am
Allah ya saka da alkhairi wannan take cewa wai menene hukuncin wasu magunguna da ake siyarwa a cewa mace idan tayi amfani da shi mijinta ba zai ƙara jin dadin mu'amala da wata macen ba in ba ita ba
to irin waɗannan magunguna idan an duba kawai daga manufar su ma ai akwai saba shari'a a ciki akwai saba shari'a a ciki to yanzu idan yana da wata matar ba ita ba fa kaga wannan ai akwai zalunci a ciki ya mace za ta je ta sha wani maganin da iya ita kadai mijinta zai ji dadin alaka da ita banda sauran mata wannan zalunci ne bai halatta ya amfani da shi ba saboda ai ba ke kadai kike mallakar sa ba akwai wata mata na mallakar sa kuma yawan waɗannan magungunan za ka akwai sihiri da sambo da tsafi a ciki yawan su ba maganin Allah da Annabi bane ba za ka ainihin sanci shan wannan magani a kuma kiyaye gaba Allah kare mu na'am
Allah saka da alkhairi wannan take cewa suna da ƴan uwa wanda ba musulmi ba so idan an musu mutuwa suna zuwa yi musu ta'aziyya kamar yadda ta faɗa shine take tambaya wai hakan da suke yi suna samun lada ko zunubi
za a je a yi musu sannu wanda ba musulmi ya mutu ba za ka ce sannu fa to Allah ba da haƙuri sannun ku dai a shewa ne ya zo ka'ida kai sannu fa a jajanta musu wannan ba laifi ba ne sun shiga damuwa amma a yi addu'a ce Allah ya ji kansa kuma ya mutu kafiri wannan shi ne haramun bai halatta ba da haka su je su musu jaje saboda an samu rashin rai sai da bambanci da an yi musu hadarin mota a jajanta musu to haka sun rasa dan adam za a jajanta musu amma kar a bude baki a ce Allah ya ji kan rai saboda ai ba su cancanta ai musu addu'a Allah ya ji kan su ba dan ba musulmi bane wallahi alam kuma wancan tambayar ta haka na so na dan ƙara bayani akai ina kira ga maza a wannan zamani duk wanda bai aminta da matarsa ba to ya daina bari tana bashi wasu abubuwan da bai san su ba an gane me nake nufi akwai mata makirai akwai mata marasa tsoron Allah akwai mata matsafa akwai mata masu tubbu da binnace to duk mijin da yake da shakku akan matarsa duk da matarsa ce to kar ya yarda duk abin da ta bashi ya dauka ya shako ya ci yanzu kaga da kansu sun faɗa akwai maganin da za su bashi in ya sha to zai taɓa jin daɗin alaƙa da wata mace ba in ba wannan ba to kaga ta zalunce shi akwai wanda ma ake cewa ko gida ko mota ko kujeran makka wannan zalunci ne kuma tsafi ne bai kamata ba da haka kowa maza ku maza a wannan zamani ku yi taka tsantsan dangane da hambaɗe-hambaɗe da gari-garin magunguna da a zo a ta loda maka abubuwa baka san asalinsu ba kurin ka zo ka saki tambayi mace ta zo ce ta loda maka abubuwa wallahi za su kai ku su baro kuma duk abin da aka baka shi a gidanka baka gamsu da shi ba ka ce alhamdulillah ai wani ya taɓa yi wa matarsa haka ya kawo kawai ana kawowa zuciyarsa ta rara mai wannan ba abin kirki ba ne sai ya ce wance ta zo da sauri ta tsuguna mai ladabi ita ya ce bismillah ta ce kamar ya ya ce ki ci ta ce a ina ka ne ba na wani na ci na wani ce a ki taba dai yayyayyayi matan nan ta ki ta ci a shi ma nan wani bala'in ne aka kimtsa masa na gaya maka dai ka kula wasu matan ba su da kirki sai addu'a Allah kare mu daga sharri na'am
Allah ya saka da alkhairi wannan take cewa tana da saurayi da suke son juna sosai amma tace suna yawan samun matsala wai sai aka ce mace idan aure za a yi da mutum dama ana samun irin wannan matsalolin tace kuma ta yi istikara amma har yanzu shi take so shine take so mallam ya bashi ya bata shawara
magana ta gaskiya alamar istikara ki ta karbu ta daidai shine bai kamata mutumin da baki aure shi ba a zo a yi ta samun matsaloli kullum wannan ma yana nuna cewa kamar ba alheri bane ko kuma ke ne halinki bai da kyau ki gyara halinki kuma alamar duk mijin da za a aura kullum matsala a'a ya kamata a gane daga ina matsalar take shin daga gare ta ne ita yarinyar ko shi ne yake da mugun hali ko yake da saurin fushi ko yake da ancini ko yake da korafi ko yake da mita ko yake da bacin rai to in dai yana da wannan sai ki duba ki gani zaki iya jure masa soyayyar da kike masa zai iya lullube duk wannan rashin kirkin da zai miki wannan kayan ki ne sai ki je ki aure shi a haka in kin ga zaki iya yi amma a shari'a zaki iya cewa ba zaki wannan aure ba kin fasa kuma ba a son zawaj bil mashakil aure da matsaloli ba a so to ai ma wannan alama ce kuna ta samun damuwa da matsaloli kullum
dai lokaci zuwa lokaci
ai wannan alama ne na cewa ki hada kayan ki gaba rabu da shi koran Allah ki yi in ko matsalar za ta gyaru a kawo ta fefayi a bajeta ai bayanin me yasa yanzu duba kissar Zaid bin Harisa da Zainab binta Jahash kullum matsala da ƙarshe auren mutuwa yi to ba a yi auren ba ana samun kullum matsala ballanta aka yi auren auren ba zai lasin ba zai mai da ke ba zaura ne kawai daga baya ce koki za ka ki kiyaye ki bi hankali amma tun da kin ce kina son sa to kuma kar ki zo ki sake rubuta mana takarda na korafi tun da kina son sa soyayya da kike masa sai ya rufe laifin sa a wajen ki idan ma dukan ki zai yi ta duka so kike yi aiki kika yadda ko ma me zai miki je ta miki tunda kin kince kina son sa haka to ba wanda zai hana ki dan kar ta zo ta ce mallam ya hana ta auren wacce wanda take so amma dai ke sani auren mai matsala to auren akwai matsala duk wanda ake samu yawan tashin hankali da yawan fushi kaga wai wai saurayi yana neman yarinya wai sai su sa TV suna fada wai ba ta kula shi ba kula ta kuma daga baya zo a gyara bayan wani lokaci kuma sai kashe waya daina kula ta Allah ya sauya
amin
na'am malam
Allah ya saka da alkhairi wannan take cewa bai shin idan ana soyayya tsakanin saurayi da budurwa za a aure wai ya halatta su dinga ta da sha'awar junan su
haram ne saboda ba matarsa bane ke ma ko ba mijinki bane duk wannan abin da za ku yi shedanci ne kuma Allah zai iya fushi da ku akan wannan harka da kuke wannan yawanci ana yin sa ana neman aure mutum ya saki jiki ya ta abubuwa na fitina da matar da yake nema da aure ko yarinya mai hakuri mu bi Allah mai aure mai dadi in aka keta dokar Allah kuma ƴaƴan da za ku haifa ma sai an yi da su Allah ke yana
Allah ya saka da alkhairi wannan take cewa mijinta yana neman mata ta masa magana ya daina yaki har wata mata aure yake nema shine ta rantsa ta ce ba za ta sake kusantar sa ba amma ta ji wa'azi cewa duk macen da ta kaura cewa mijinta a yadda ta faɗa ta ce za ta shiga wuta to kuma ta ce ya sake ta kuma yaki ga yara kuma so shine take cewa ya matsayin wannan rantsuwar da ta yi tace gaskiya tana tsoron kai ji ya dauko wata cuta ya samu ta ne
ai ita wannan tana da uzuri injiniya
gaskiya
tana da uzuri shari'a ba ta zalunta mutum tana da uzuri ai yanzu ke kina neman hanyar da zai rabu da ke ne tunda fasiki ne yana fasikanci abu na biyu wala tulqu bi aydikum ila ta'aluka bayan da mutum ba ni sunan shi yana ganin abin da zai cutar da shi abin da zai zalunce shi ya fada cikin wasifa da jefa kansu cikin damuwa ba yanda za a yi shari'a ta ce tana ganin wannan zai sa mata ciwo kuma tunda yana da hakkin aure akan ta sai ta je ta ba shi kanta ya sa mata ciwo babu wannan abu an gane wannan yawa so a nan gurin ki tsaya akan rantsuwanki ki ce baki takardarki mana ba za a ce wannan ukuba da aka faɗa na cewa wacce ta kaurace wa mijinta ba wanda ta kaurace wa mijinta ba wani uzuri ne a hadisin ka rinka lura ita shari'a tana tafiya da adalci ba zalunci ba yanzu wannan ta kaurace masa yana neman mata kuma tana jin tsoron me zai dauko mata cuta ya sa mata a zo a ce a ja mata hadisi ko a ja mata aya a ce dole ta je ta fada a cikin haka a'a da ka ki tsaya akan ra'ayinki tunda kin tabbatar yana yi yanzu mun baki fatawa ne a bisa abin da kika faɗa kika gamsu da shi yana neman mata kawai ba za ki auren ba dole ne ba sai an yi ba idan bai yi ba ku tafi kotu ki nemi iyayenki ku tafi kotu a neman miki hakkinki duk alkali wanda yake mai tsoron Allah ne na kwarai ba yanda zai tilasta miki ci gaba da zama a ƙarƙashin fasiki mazinaci kuma irin wannan zamani da ake ɗebo cututtuka na mutuwa ina kuma kar ka manta fa in ita ce take neman mazan tuntunin za a kore ta
da gudu
za a sallame ta ku rinka kula addinin musulunci yana kula da adalci yana kula da daidaito babu zalunci a ciki da haka wannan hadisin bai shafe ki ba saboda kina da uzuri ba da ke yake ba hadisin in zai gyara ya daina neman matan aure ya daina neman mata ya daina fitina ya daina zinace tuba a je a gwada lafiyarsa sai an gwada shi an tabbatar lafiya kalau sai ku ci gaba da mu'amala yau ai ko shakka ma mace take yi mijinta bata yadda da lafiyarsa ba tana tsammani yana dauke da wannan cutar zamanin bata saba wa Allah ba idan ta kaurace masa sai an je an tabbatar da lafiyarsa wala taqtulu anfusakum nake so in ce da su inna Allah kana bikum rahima wa wala tulqu bi aydikum wala taluka wala taqtulu anfusakum inna Allah kana bikum rahima kanku kashi kawu kanku Allah mai tausayi ne a gare ku mai tausayi ne a gare ku wato engineer akwai wani abu wato da yake damuna kwarai da gaske wallahi wato ba na son na ji fatawa da mata suke yawan kawo a cewa mazajen suna neman matan nan ba
gaskiya mata ya wato
wallahi akwai abin tausayi a ciki akwai abin tausayi ba daɗi wato ka suranta macen da yau ta kama mijinta yana neman mata macen da mijinta yana zina
ai duk sati ne sai a rubuta wannan ta
duk sati ko
ɗaya biyu uku duk sati ne
to kaga a yau din mafana ga wannan tabi ne ko
tabi ce ko to
ba daɗi wallahi ban sani ba al'umma mutane ba kwa lura da wannan fitinar da ta fada ce mutane bini-bini neman mata bini-bini ban sani ba mutane ba ku lura da wannan ba ana cutar da matan nan wallahi kisa duk wanda zai aurar da yarsa ya tabbatar da tsarkin wanda zai ba wa yarsa duk wanda zai aurar da yarsa ya binciki saurayin ko ya binciki mijin da yake zai aure yarsa ya tabbatar ba mai neman mata bane saboda akwai zalunci akwai shiga haƙƙi sannan akwai hadari ya je ya ɗebo cuta ta zamani ya zo loda wa yarinya ya kashe ta muna da wannan yanzu irin waɗannan yaran wallahi malam akwai su muna da su in nace muna da su ɗalibai ne masu addini an yi kuskure an aurar da su ga mazaje masu neman mata mazinata ya je ya ɗauko cutar wannan zamani ya sa mata shi ya faɗi ya mutu yarinya 'yar shekara 17-18 ta gama zaman ta kaba an je an gwada ta ga ciwon zamani a jikinta tana cewa akramakallahu a hakan zan je ne aure in sa ciwo ga wani nace bai halatta ba to haka zan zauna ban yi aure ba don Allah ka duba wannan wace irin fata zaka bata suna nan fa wata yarinya ce karama yanda ka ganta budurwa an yi kuskure an je an aurar da ita ga miji mai neman mata miji mazinaci ya sa mata ciwo shi ciwon ya karshi ya fadi ya mutu kawai irin wannan al'adar da iyaye suke da shi ba bincike haka kullun da mutum ya zo yana kashe muku kudi ku dauki yarku ku je ku bashi ya cuce ta ya cuce ku ya shiga rayuwarta karamar yarinyar da tana bukatar ta ci gaba da samun mijin da zai dauke mata kewa a rayuwa kun kashe mata rayuwa an ce ana hada su aure mai ciwon da mai ciwon to sai ka samu matsala ita matsalar ita ce malam wasan zaka ga mai ciwon ne to shi ma neman matan ya jawo masa ta fito daga can kaje ka dada hada ta da wani fasi din ya akai ka kamu da ciwon shi ma neman mata yake wallahi ana ya kamata mutane ku san da wannan ana cutar da mata ana cutar da mata ana cutar da wasu bayan Allah ta hanyar aurar da su ga mazaje mazinata masu neman mata masu ciwuka a tattare da su ciwon yazo ya karshi ya mutu ko kuma yazo ya sake ta suna tare ta masa laifi ya sallame ta ya sake ta to kuma ya sa mata wannan ciwon ta je zawar shi wani ba a yi gwaji ba ya aure ta yana da mata uku ita ce ta hudu yana murna yayi amarya suna haduwa da ita ya debi wannan ciwo ya loda wa sauran matan gaba daya na san wanda matan da irin wannan larura ta same su haka kullun mijin su aure yaje ya auro wata yarinya mai wannan ciwon yana yin alaka da ita su ma duk suka kamu sun yi register wannan abun yawanci ba a fiye tattaunawa akan sa ba an yi shiru kuma zalunci ne wannan dan haka duk wanda yake mai neman mata ne ku gana masa azaba ku hana shi yarku ku ce je nemi karuwan da yake nema to yanzu irin wannan me zaka ce mata yariya duka bata wuce shekara 18 19 20 ba aurenta ya mutu amma an samu mijin ya sa mata ciwo in ta kara wani auren za ta je ta shuka wannan ciwon ne a wancan wanda ya aure ta idan yana da mata to za ta jona wa sauran matan dan da ya riga ya hadu da ita to ya riga ya dauka kuma yana dauka zai je sa wancan matan ana ta kashe mata suna ta mutuwa ana kai su makabarta ba a san ba ga dalilin da yake kashe su da ka iyaye ya kamata ku nutsu bai da kyakkyawan wannan abun yana da ciwo wallahi muna addu'a ta musamman ya ubangiji ya Allah duk matan da ka jarrabe su da mazajen su masu neman aure masu neman mata ya ubangiji ya Allah ka sa su daina
amin
Allah ka ba su ikon tuba qabla al-mamati kafin su mutu
amin
kuma ya Allah ka tsare matan da fadawa daga cikin cututtukan nan na zamani
amin
kuma ya sa mu farga mu gyara
amin
wallahi alam na'am
Allah ya saka da alkhairi wannan take cewa sun yi aure da mijinta za su tare nan ba da jimawa ba
na'am
so take so mallam ya fada musu yau shi ake yin addu'ar kwanciya aure sannan mijin ne kawai zai yi ko dukan su ne za su yi sannan tana so mallam ya ba su shawarwari da kuma littafin da za su taimakawa wajen zaman su ya alkhairi ya tabbata
sunna ne idan mutum zai alaka da matarsa kamar yadda yake a cikin hadisi sahihi yayi karanta addu'ar Allahumma jannibna shaytan wa jannibi shaytan ma razaqtana bismillah Allahumma jannibna shaytan wa jannibi shaytan ma razaqtana da sunan Allah Allah ka nisantar da mu daga shaydan kuma ka nisantar da abinda ka azurta mu ko zaka azurta mu da shaydan wanda Allah ya ce fa in kuddira bainahuma waladun idan Allah ya kaddara an samu juna biyu a tsakanin su lam yadhurruhu shaytan wannan da ko wannan diya shaydan ba zai cutar da ita ba a rayuwa insha Allah Allah zai ba ta kariya kuma Allah zai ba shi kariya shine amfanin wannan addu'a yaushe ake yi yayin da namiji zai yi alakar aure da matarsa haka kuma ana yi matar ta nayi shi ma miji nayi dan ba san nawa za ka karba ba shari'a ne matar ta yi shari'a ne shi ma mijin yayi kuma lokacin da za a yi alakar kuma duk lokacin da za a sake maimaita alakar to sai an yi wannan addu'a din idan ba a iya ba sai a nemi littattafai na addu'o'i sai a je a karanta akwai wannan addu'a din a ciki insha Allah maganan wani littafi da za a baki akan zaman aure ki shiga islamiya ki je ki shiga islamiya ki shiga islamiya ki ilimi ki karatu duk komai da komai zaki koya za ku zo kuna tafiya hankali za ku zo ku karanta hadisan da suke magana hakkin miji akan mata hakkin mata akan miji hankali kuna karatu za ku zo karanta ayoyin da suke magana akan zamantakewar aure da iyali dan haka kada amarci ya dauke ki manta da zuwa islamiya ki shiga islamiya na'am
Allah ya saka da alkari wannan yake cewa shi dalibi ne daga garin Tawa daga jamhuriyar Niger kenan yake cewa shi bai taba aikata zina ba amma jiya shedan ya zuga shi saura kadan ya aikata har yarinyar ta amince amma Allah ya taimake shi ya fasa daga baya yayi ta istighfari to shine ke so mallaka ta shi da addu'a neman tsari daga aikata wannan mummunan aiki sannan kuma yace mallaka ya bashi shawara yana da karfin sha'awa yace
to na farko dai babban abin da yake bawa kariya akan waɗannan fitintunu shine asgaru samayin masa zikirin safi din nan kana yin sallar asuba kai zikiri kafin ka koma ka kwanta ko ta sana'a da yamma da kai sallar la'asar ka buga zikirin ka na yamma yana nan a cikin hisnul muslim azkar sabah azkar masa zikiri na safe zikiri na yamma babban kariya ne ga rayuwar dan adam da dukkan fitintunu na zamani da dukkan sharrin shedan amma matsalan mutane mutum ya rinka rayuwa baya karanta waɗannan addu'o'i da annabi ya ce ka rinka karanta su da safe da yamma sannan mutum ya rinka kwanciya a bacci baya karanta addu'o'in da annabi ya ce a karanta to dole shedan ya rinka kawo maka irin wannan farmakin inda kaga wannan Allah ya tsare shi ya kiyaye shi jiyan nan dai da ya rijista ya shiga layin mazinata
wallahi
shawara ta biyu wannan yarinyar karbu da ita shedan ya ci don ku za ta alakar da ita da kai idan aurenta ma kake nema to kaga wannan ya nuna tana da hadari kenan ko ba kai ne kake neman ta ba mai neman auren ta zai iya lalata da ita ka daina alaka da ita kuma kana son ta hakan to ka je ka ce mata ka tuba ita ma ta tuba abu na uku ka je kai aure ka je kai aure ka je kai aure babban maganin karfin sha'awa aure idan ba hali kai azumi haka annabi ya faɗa ai aure zaɓin farko idan ba za a yi ba ilam istatif alayhi bisawm ka je kai azumi shine zai baka kariya annabi duk ya bada maganin wannan matsalar ka tattara dan abin da kake da shi kai aure ai yanzu kaga sifa tana da daraja a Najeriya idan baka samu a Niger tawa ba a zonan Najeriya za mu baka gangariyar budurwa insha Allah amma ka taho da sana'arka mu a Najeriya ba ma ba mu mutum mata bai da sana'a da aka ka gaya masa ya aure
ta shi ke da
shi ne kawai Allah ya sa albarka na'am
Allah ya saka da alkairi wannan take cewa ta sayo ta hula ta gashi haka kamar dai karin gashi ne so amma ta tuba so amma gaskiya ta ce hular da tsada ta siye ta shine take cewa za ta iya sayar da ita gaskiya ba za ta iya kyautar da ita ba
so ai asali zaki duba ki gani tallan hular shi kansa mai tallata hular ta gashin ai haram yake yi duk abin da Allah ya haramta ai sai wani ya ji san'ar da shi ya kera shi ya kasa shi a shago ko a kasuwa yana yi tallan haram ne zuwa ka je ka siya kai amfani da shi ma haram ne. To ke yanzu kin ji kin siyo hular gashi, hular ƙarya. Annabi ya ce ƙarin gashi ƙarya ne, zul ne, haka manzon Allah ya ce ƙarya ce, dan ba gashin ki bane, gashin doki ne ko gashin wata dabba ko gashin wata mace. To yaya zaki aikata haram wanda yayi haram ya sayar miki kuma ki dada koma ki aikata haram? Ki kone gashin ko ki binne shi, ba za ki je ki sayar shi ba. Allah ya ce wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Ku nemi ki taimakin juna, taimakekeniyar juna akan bin Allah da tsoron Allah, amma kada ku nemi taimakon juna da adara juna akan laifi da wuce gona da iri da zalunci. Bai halatta ki sayar ba, tunda wanda za ki sayar wanda za ta je ce saɓani amfani da shi wajen saɓan Allah. Allah gane da muna.
Allah ya saka da alkhairi. Wannan take cewa mijinta wai baya sallah idan ta ce yayi ba zai ba, baya yi, shi ne take tambaya menene hukuncin zama da shi?
Tunda baya sallah ai ba musulmi ba ne. Baya sallah ba musulmi ba ne, kuma an ce ya ce ba zai yi ba, to me amfani zama da shi? Ki tattara kayanki kawai ki sai baki takarda, ki ce ke ba za ki zauna da wanda ba musulmi ba, ki gaggauta haka. Kuma yayi sallah ku ci gaba da zama, bai zai yi sallah ba ki ce tunda ba za ka bi Allah ba, ni kuma ba zan zauna in baka kaina in maka da'a ba, baka yi wa Allah da'a ba, ni kuma zan zama baiwarka a gida in yi maka biyayya, baka sallah? Ina ki kashe auren muros kuwa, ki ɗauki wuƙa ki yanka auren. Auren fa nace ki yanka, ba mutumin ba, a kashe shi. Lalle ne miki nemi takarda, ya nemi takarda ki ya baki, in bai ba ku tafi kotu kawai ki ce alƙali ba zan aure shi ba, na fasa bana so, me dalili? Baya sallah. Na ce sallah, ya ce bai zai yi ba. Ki ce ni musulmani ne, ba zan zauna kan hannun kafiri ba. Muje malam.
Allah ya saka da alƙawarin take yake cewa baban su ne ya rasa ban musu gida, to amma wasu sun yi gini a gidan already sanda san baban yana raye. Shine take yake cewa idan za a raba gadon za a cire musu kuɗin ginin su ne ko kuma ya shiga gado?
To wannan yana daga cikin kurakuran da mutane suke kafin ba da fatawa. Gidan babanku ba gidanka bane, gida ne na family. Bai kamata ka je ka zuba miliyoyin kuɗin ka kashe kai gidin, kai gini a gidan family ba, amma tarar da uban ya mutu to akwai rikici. Saboda in uba ya mutu dole a raba gado, kowa ba shi hakkinsa. Kai yanzu da wanda dalili za ka keɓanta ka ɗauki wani guri kafin uban ya mutu ka yi amfani da shi ba tare da yardar 'yan uwanka ba, to kuskure ne. Sai dai shi uba yana iya sayarwa ɗaya daga cikin 'ya'yansa, sayarwa ba kyauta ba fa. Uba yana iya cewa kai guri kaza guri kaza na yanka na sayar maka, ya rubuta ya shaida wa sauran 'ya'ya saboda rikici, ɗan uwana wane, wane da wane, ku zo babana ya sayar min da wuri kaza. Uba ya sa hannu, yara sa hannu, kaji ɗaya. Na biyu shine idan har ta kama yayi ginin a gidan a gurin da ba nasa ba, gidan family, to sai a zo a yi maslaha, a zo a yi maslaha da sulhu, ko dai ya biya ku kuɗin filin, a yi wa gurin filin kuɗi sai ya biya ku, ya biya ku an cire wannan filin daga gidan babanku kenan, sai a sa kuɗin a cikin gado. Yanzu fili ya mallake shi kuma gini na sa, ɗaya kenan. Abu na biyu, ko ku haɗu duka ku ce kun yarda iya wannan wuri da ya gina gidansa kun yafe masa, in an zo rabon gado kuma ya daɗa shigowa layi kuma ya cime ya shiga gado, tunda kun bar masa wannan haƙƙin kun yafe masa. abu na uku ko ku sayi gidan kuma gadan sai ku sayi gidan in kuka saye shi in kun zo rabo sai ku kasafta shi a tsakanin dole sai an yi ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa na farko dai kada wani uba ya dauki wani wuri a gidansa bai sanar da sauran yaya ba kuma kada ya dauka ya bashi a matsayin kyauta sai dai sayarwa to kuma yaya ba su da ikon su ce ai baban mu bai isa ya sayarwa yayan mu kaza ba a ai lokacin yana raye ne hakkin sa ne in mutum ya ga dama zai iya sai da gidan ma gaba ɗaya ce kowa kama gaban sa ya sallame ku to yanzu wannan ya riga ya yi gini kuma uba ya mutu gini nasa fili ba nasa ba dole a yi maslaha ko dai ku ce kun yafe masa kamar yadda na faɗa ko a yi kuɗin filin a lokacin da ya yi ginin za a yi kuɗin filin a lokacin da ya yi ginin dan lokacin ya yi mallake shi kenan ya biya ku kuɗin ku sai a raba gado ko kuma ku sayi gidan ya zama gida ba nasa ba sai ya shiga na gado ko kuma duk ku yafe masa wallahi wala na'am
wallahi saka da alkhairi wannan take cewa mijinta ita ma dai yana neman mata ta ce har da matan aure da Krista bai bari ba ta ce kuma yana da kuɗi amma baya mata komai ita da yaranta
so
to sai daga watannin baya ta ce suka yi fada sai ta yi masa Allah ya isa shine ya fada wa abokinsa yake cewa ba da ban sun kusa aurar da yarinya ba wallahi da ya sake ta ta ce in saura wata daya su aurar da yarsu to idan ya bayar da kuɗi a siya wa yarinyar kayan kitchen so sai take ɗiba ita kuma take rage abubuwa saboda ta ce idan ya sake ta ba ta da inda za ta je iyayenta sun rasu
kai jama'a
shi ne zai faɗa ta yi laifi ko kuma ta faɗa masa ne ta nemi yafiyarsa
ai wai ta mai satar
a tana in an bada kuɗin laifi ina ga ko kuɗin
sata ne kitchen eh ai ta karkai wani kwana kawai sata ce
to tana rage wata dan yi abubuwa
to tana tanadin da in ya sake ta
yawa
ta samu inda za ta
mata ce mai karfi ne ta yi miliyoyi ake bayarwa kuɗin kayan kitchen din to ta dan diba ko ta sai fili haka ko gida haka karami
wannan fatawa dai wato Allah sauki na farko dai Allah shirye da mai gidanki bara mu daina yi musu addu'a ba masu neman matan nan Allah shirye da mai gidanki na biyu ki kokari kar ya sake ki din tunda yanzu kina zaune da shi duk da dai ba halin nasa ya gyara ba amma in kin ga ba za ki iya ba kamar yadda na faɗa da su ko fan taɓa sama ya mallaka tunda yana neman mata ba hatan ma har da ki rasa ki hadawa to sai ki nemi ya sauke miki kina auren da yarki ki nemi ya sauke miki amma in ya sauke miki kuma ina za ki ci kin ce babanki ya mutu iyayenki sun mutu kuma kin ce baki da inda za ki ci amma alamu yana nuna cewar kamar ba ta so a sauke mata saboda yanayin rayuwa to ta masa addu'a Allah shi bai da shi ki dage ki ta addu'a Allah ya saka ne cike ki je kuma ki bashi hakuri duk da yana neman matan sai ki bashi hakuri yanzu kin fifita larurar da zaki gamu da ita ta rashin wurin zama da rashin wa zai kula da ke kin hakura ki zauna a gidansa da dukkan kasantar da yake da ita kenan sai mu ce Allah ya kare ki gabar magana ta biyu bai halatta ba kike cire masa kuɗin sa da ya bayar a sayo ƴaƴarsa kayan aure wannan sata kike bai halatta ba inda wani abu ne na ci da sha da buƙatar gida da ya zama larurar dole bai yi ba to wannan zaki ya dauka ki amfani shi amma ki rinka daukan kudin su ki tara dan ki sai fili in ya sake ki ki je ki zauna ko ki sai gida in ya sake ki je ki zauna to kin ga Allah bai dora masa dolan dole shi ya sama miki inda zaki kwanta dan ya sake ki ba ya kamata miki ya kamata ki ji sanci wanda ki sake dai wani tunanin ba wannan ba babu wata damuwa injiniya abinda za ta yi tunda ba yawaran ba duk kudin da ta debe ta dawo da su ta siya wa yarinya wasu kayayyaki da su ba sai ma ta gaya mai ba kar ta gaya masa ka fahimce ni kada ki gaya masa kada ki wane ne ake cewa tono garma ki debo kudin ki mayar in filaye kika siya sai da su ki dawo da shi ki siya wa yarinya kullum in wani gidan kika siya sai da gidan ki wannan ki dawo da shi wa yarinya ga kuma zabi na biyu na karshe idan kina so ba za ki mayar ba ki bari idan ya sake ki bayan an yi auren ya sallame ki kun gama komai zaki tattara kaya zaki fita sai ki je ki tsuguna ki ce babun momi a dan zaman da muka yi da kai cikin arziki da alheran da Allah ya baka na dan yi kale da rarama na samu wani abu na mallaki gida saboda gudun bacin rana irin ta yau gida kaza da zan zauna a cikin dukiyar ka na dauka kuma ina neman ka san hali mini albarkacin haihuwar da muka yi in Allah ya sa da ba zai ce ya ba sa ba kin ga kin tsira da kin sanar da shi kuma amma ki rubuta ko mutuwa za ta zo kafin ayi auren to ki sa a mayar masa da zuciyarsa zaki iya haka ki bari kar ki gaya masa sai in ya kore ki dan ke ma uzurin ki abin duba ne ba kuma na halatta tayi satan bane eh kar ki je ki ci gaba da daukan kudinsa wallahi wallahi Allah ya gane da
Allah ya saka da alkhairi wannan take cewa bayan salama ba is it true that many ulama are saying woman and everything she possesses money or materials belongs to her husband and that he can do whatever he wants with them my husband to be says that I and the money I have belong to him as I am under him before I even marry him daga kasar waje ta turo
assalamu alaikum wannan yar uwa tana tambaya ne saboda wanda ba sa jin turanci wai da gaske ne wasu malamai wai suna cewa wai duk abin da mace ta mallaka na dukiya wai na mijinta ne kuma yana da daman ya aikata abin da ya ga dama da kudin ta da dukiyarta mijinta yana ce mata
wanda za ta aura
ko wanda za ta aura yana ce mata duk abin da ta mallaka nashi ne kuma yana da daman yayi abin da ya ga dama da dukiyarta wannan magana ba haka bane ƙarya ce kuskure ne kuma fatara ce ta san zuciya in har wani ya faɗi haka illa iyaka dai mace tana iya neman shawarin mijinta yanda za ta yi wani abu so in a nutshell it is not true this assumption is not true is quite wrong it's not true no any alim among the ulamas will give you this fatwa there's no any base of this fatwa no base on quran or on sunnah on it what why possesses it belongs to her what the husband possesses is belongs to him also but you can seek advice from your husband when you're going to you want to spend any kobo maybe or something that is very in huge amount of your money or something that is big or something that is important maybe you want to buy a house you want to buy a car maybe you want to buy a company maybe you want to do a very big business something you can just seek an advice and it is not compulsory when you seek advice from somebody to take what he advises you is a choice you can choose to take or not So this fatwa is not, if you hear it from anybody, it's wrong. What you possess as a wife is your own, and what he possesses as a husband is his own. It belongs to you, and he doesn't have right to force you to do something. He don't have this right, and he doesn't have right to take your money and use it without your consent. It's not allowed Islamically, as it is not good to believe on that. We have a hadith from the wife of Abdullah ibn Mas'ud. Abdullah ibn Mas'ud is a poor one, and his wife is a rich woman. He asked her to give him zakah. She said that, "I will not give you zakah except I contact the Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam on the permissibility of it." So she asks Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam, and the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam allowed her to give him zakah. If this assumption of saying that what wife possesses is for her husband, how can the wife, or how can Abdullah ibn Mas'ud ask his wife to give him zakah? So it's wrong. It's wrong. Thank you very much for your fatwa, and I hope inshallah you'll get it in a good way and very good understanding. Wallahu a'lam.
Allah taka da alkhairi. Wannan take cewa mijinsu ne kafin ya aure ta, ya ce wa uwar gidan zai ƙara aure, sai ta ce wallahi sai ta kashe shi.
Me
ta uwar gidan zai ƙara aure ne, sai ya ce mata zai ƙara aure, sai ita uwar gidan ta sake nan, sai ta ce sai ta kashe shi. To shikenan, duk da haka bai yadda ba sai da ya ƙara auren. To amma da ya ƙara auren sai daina zuwa gidan ta kwata-kwata.
Kar ta
kashe shi, yana tsoro.
Dan za su yi, saboda suna kashewa. Yanzu ya fi musu ma'aiki in sun yi kisan ka. Allah ya sauri.
To sai aka yi kusan shekara ɗaya bai je wajen ta ba, amma dai yana tura kuɗaɗe ina ga. So kawai wata ran sai ya ce fa shi gaskiya zai je wajen uwar gidan nan tasa.
Tunda bai sake ta ba.
Eh, bai sake ta ba. Shikenan sai ya tafi. Ya tafi wajen ta, ya je kwana kusan uku haka. So sai amaryar ta kira shi, ita wacce ta rubuta wannan tambaya kenan, sai take cewa yaushe zai dawo. To dai a hakan ita uwar gidan sai ta samu ruwan zafi ta zuba masa a jikinsa.
Inna lillahi. Bayan shekara?
Bayan shekara ba ta manta ba. Sai ta zuba masa ruwan zafi a jikinsa ya ƙone. To dai ana jinyarsa yanzu, uwar gidan ce take jinyarsa.
Ta ƙona shi kuma tana jinyarsa?
Ƙwarai kuwa. To har yanzu dai bai koma wajen amaryar ba, kusan sati nawa kenan.
So shi kuma bai sake ta ba?
Bai sake ta ba.
Iya son kayansa a haka?
Yana son kayansa. To shi ne amaryar take neman shawara. Za ta ci gaba da zama da shi ne ko kuma za ta kashe auren? Allah ya ta ƙona shi sosai. Diresin ake masa
ma. Allah ya ba shi lafiya.
Amin.
Allah ya ba shi lafiya. Kar mu shagalta da fatawar ba, mu mai addu'a ba. Allah ya warkar da shi.
Amin.
Kuma Allah ya ba shi zuciya.
Amin.
Eh, Allah ya ba shi zuciya. Allah ya ba shi zuciya. Ba sai ya fa yi bayanin me nake nufi da Allah ya ba shi zuciyar ba. Yau kowa mai hankali ya fahimci me nake nufi. Abu na biyu, a nan gurin mutane irin wannan fatoyi da ake yi, ku rinka ɗaukan izina da shi, kuma za mu fidda darussa akan haka kamar haka. Kaga wannan dalilin yasa wasu daga cikin maza idan za su ƙara aure ba sa ma gaya wa matan. Ba ina legalizing ba ne, ba ina mai da shi ya zama doka ko ya zama shari'a ba, ba kuma ina cewa daidai bane kai tsaye amma wasu suna da uzuri yanzu mijin da idan ya ga matarsa cewa zai ƙara aure ta ce za ta kashe shi ta tayar mai da hankali me amfani ya ga mata
babu
babu saboda yana da uzuri yana da dalili abu na biyu kaga wannan yana nuna mana illar matan da suke kashe mazajensu kuma gwamnati tana yafe musu ba a bari a dau doka akan su in ya tabbata sun kashe mazajen saboda me za su yi ta daukan doka ne a hannun su ta kashe mutane kuma mu a Najeriya mun saba kuma mun samu tarihi da yawa mazajen da matan su suka kashe su kuma abin da aka yi da yawa mazajen da haka kurin matan su suka kashe su ina ce haka kurin ina nufin laifin da bai kai ya kawo ba babu dalilin da mutum dan ya aure ki saboda kishi ko wani abu ki kashe shi to kaga gwamnati ya kamata ta sake review ya kamata masu doka su sake doka akan irin waɗannan abubuwan saboda gaskiya ba zai kawo zaman lafiya ba zai dada jefa mu cikin bala'i ne da tashi hankali kuma babu wata riba a ciki gwamnati ba za ta karu da komai ba dan ta taimaki mabarnaci ya ci gaba da barna yanzu duka wannan abu yaushe aka yi shi duba wata fatawa da aka yi kuma ta aikata abu na hudu duk matar da ta bude baki ta ce idan kai aure za ta kashe ka ni a babin shawara ina ga maka dauki takarda ka rubuta mata sake kurin ka sallame ta kurin a hajiya ai ba cikin kashe ne ba ta ce hajiya ba sai an zo ba Allah baki hakuri Allah baki hakuri tattara kayan ki ki tafi gidan iyayenki ba sai da wannan za ta kashe ka ba in iyaye 100 take da shi rubuta mata takarda ka sallame ta baka saba wa Allah ba baka saba wa al'ada ba baka yi komai ba na laifi me dalili ta ce za ta kage ni ƴaƴa fa Allah zai kula da su ka dauka ta mutu ne ba shikenan ba ka sallame ta idan ku ba zai iya haka ba to yi hakuri da auren tunda kana mata soyayyen da ta yi maka da awa kuma ta gaya maka ta kafa maka hujja in ka ƙara aure za ta kashe ka to kuma kana da soyayya da zaka ci gaba da rike ta haka to dan me zaka yi auren sai ka hakura da auren tunda soyayyen ta ya fi ranka sai ka hakura kar ka yi auren to shi wannan kaga ya san halinta ya yi auren ya shekara guda baya zuwa wajen ta dan yana jin tsoron kar ya kashkarta kashe shi wai shi a tunaninsa ai ta dauki izina ta ladabtu ta sallace ta yi hakuri ashe a shirye take saboda shakkiyanci sai da ta bari ya kwana uku ta shirya mai ruwan zafi ai mallan ta ji kar wallahi azaba mal Allah raba ka da azabar ruwan zafi wayyo ba dadi ba ruwan zafi ai gwanda ka fada wuta ka fita ka fada cikin wuta ka fito ya fi ma sauƙi ka zuba maka ruwan zafi to kaga mallan tabbas abinda ta shirya za ta yi za ta kashe shi za ta kashe shi ta zuba mai ruwan zafi kawai ne abin nan son tambaya shi ko wannan mijin bai da iyaye tambayan ka nake
yana da su
bai da iyaye bai da yaya bai da yan uwa bai shi bai da mai son sa a duniya shi bai da mai ba shi shawara Allah da ba dan kar a ce na kashe aure ba yau a gurin nan Allah da na kar auren nan ta zuba masa ruwan zafi ta kone shi kuma yana zaune a gidanta kuma tana masa jinya in ya je da daddare ta karasa shi ma
sai abin ne shi kawai
kawai shi kenan to ni shawara gare shi duk da ba shi turo takardar ba ya tattara kayansa ya hakura da jinyar nan ya koma gida amaryarsa ta yi mai jinya na rantse da Allah babu garantin matan nan kada ya zo sai ta ya kusa warkewa ta aika shi ta hallaka shi jama'a mata fa a Najeriya fa sun samu hujjar fa kashe mazajen su. Ku yi a hankali fa, duk wanda matarsa suke za ta kashe shi fa ya samu fa tayi fa, kaka bari wani ya kashe ka. Ba wani dalili da za ka bari wani ya kashe ka kurin abadza yadda rayuwar nan take da tsada. Da zai ji shawarata, da ya haƙura da jinyar nan daga ɗakin uwar gidan nan, ya tattara kayansa ya gudu ya tafi ɗakin amaryarsa, wallahi ta je ta ƙara samu masa jinya. Wallahi shawara nake ba shi, babu fa garanti za ta kashe, kuma in ta kashe ta kashe banza ba. Ba mamaki ma ba lallai a kamata ba, tunda kaga yafe musu ake yi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. To sauran amarya, amarya ta gigita. To tunda ba a raba mata goran gayyatar kisa ba, dan da uwar gidan nan ta ce ke ma za ta kashe ki, to yau zan gaya miki wallahi ki haɗa kayan ki dan kar ta zo ita ma ta kashe ta. Batun zaman auren ku ya halatta ki zauna da shi, amma ki sani fa ki yi wa mijinki addu'a, Allah ya bashi zuciya, Allah ya bashi zuciya mai yi, za ki iya ci gaba da zama da shi. Kuma ina ba da shawara kar ki je duba shi, shawarar nake bayarwa kenan. Amma fa a fahimce ni, kar ki je duba shi sai in kin tabbatar mata gidan ba ta nan, ko kuma in ki kira shi a waya ko ku yi bidiyo kwali har haska miki kunansa ki jajanta masa. Wallahi saboda ba mamaki in matan nan ta fahimci za ta zo dubiya, ita mata ta nan da mata bokiti guda na ruwan zafin ta zuba mata. Wallahi nake gaya maka, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wai ka duba mata wannan sosai, bai sake ta ba?
Wallahi ba nan bai, ina ita take jinyar shi.
Ba ta rubuta an sake ta ba?
Ya sake ta ba? Ita take jinyar shi, ita yanzu umar gidan ba amarya an daina zuwa wajen ta.
Yan sama da sati kai a tunaninka wannan jinyar mai manufar jinyar?
Wai sani ni ma abin ta daure min kai.
Mutumin da yace zai kashe ka ya watsa ma ruwan zafi, kuma ya zauna yana jinya ka, kuma ka zauna ka bude baki kana zaune iya ma jinya.
Wallahi
ni ba ban taba jin irin wannan fatuwar ba sai yau. To Allah kare,
amin.
Allah shirye da ita wannan uwar gida,
amin.
Amma ina ba da shawara ga tunda na san magana za ta yadu, idan wannan mijin yana da iyaye, don Allah iyaye mijin ku je ku dauko dan ku. In dai yana da iyaye, don Allah ku je ku dauko dan ku, kar ku bari a kashe muku da. Shawara da nake bayarwa kenan. Idan kuma yana da manyan yaya, ko da yandar uwar gidan nan ko ba da yandar, su je da karfi su dauko uban su fito da shi daga gidan nan. Idan ya warke daga jinya ya natsu, a san yadda za a yi. Ke kuma sai ki jira ita zama da mijinki, Allah sa miki albarka. Amma dai akwai abun tsoro gaskiya. Na'am malam.
Allah ya saka da alkiri. Wannan yake cewa menene hukuncin mutumin wai da ya fifita yaran da matar da ya aura ta zo da su akan ƴaƴansa, kuma wai ƴaƴansa ko magana zai musu siya musu tsawa, amma wadancan ina ga su ake cewa agola ban sani ba ko so su din yana ji da su sosai.
Ba daidai bane, duka su ma ƴaƴansa ne, duk da ƴaƴan agola ne ƴaƴansa ne, suna buƙatar, akwai buƙatar ya kyautata musu ya faranta musu, amma kada a wajen kyautata musu kuma ya tozartar da nasu ƴaƴan. Zai sa gaba tsakanin yaran, zai sa rashin zaman lafiya a gidansa, saboda ita wannan matar za ta yi ta faɗa da ɗaya matar, za ta ga kamar ƴaƴan cin arziki sun zo su mamaye mata gida. Abinda mai gidan ke yi ba daidai ba ne, kuskure ya yi, a yi masa wa'azi ko a haɗa shi da malamai, sai masa nasiha. Wallahu a'lam.
Allah ya saka da alkhairi. Wannan take cewa ko yake cewa mahaifinsa ya kasance mai karatun alkur'ani ko da yaushe, wasu kuma daga cikinsu sai a ce sun yi koyi da shi, sai Allah ya masa rasuwa, kuma ya sami kyakkyawar shaida daga mutanen gari, musamman cewa bai da abokin da ya wuce alkur'ani. So shi ne take tambaya, suke tambaya ya halatta bayan mutuwarsa a dinga soke masa alkur'ani na farko kenan, ko kuma su dinga karanta masa alkur'ani don Allah ya kai masa ladan kabarinsa?
Ya, ya, ya. Mahaifinku ya yi ƙoƙari ya rayu da alqur'ani kuma insha Allah alqur'ani zai cece shi mutum kuma ku yi ta karanta masa alqur'ani daga baya wannan bai halatta ba bid'a ne
ko sauka
eh ko sauka ko na karanta masa ai wanda ya karanta zai amfani shi yanzu kuma ku yi ta kanku ku ci gaba da yi masa addu'a ku yi masa sadaka jariya ku gina masa masallaci ku sai mai taburmai ku tona masa rijiya ku gina masa islamiyya ku yi masa abin alheri wannan duk ba laifi amma ku ta zuwa kuna taro kuna saukan qur'ani na farko za ku ga kuma ba za ku iya dawoma ba dole wata nan za ku daina kuma ba shari'a ta ce ku yi ba daka kar ai na'am sai ne
dama tambayar ta gaba sun ce wace sadaka jariya ya kamata su yi masa kuma malam ya riga ya faɗa
na'am
sannan suka ce da Allah a ja hankalin mutane da kuma tsoratar da su akan bid'o'i da ake wa mamaci bayan ya mutu
to Allah ya shirye da mu a shi yasa magana ta gaske akwai buƙatar malamai a masallatai da wuraren karantarwa su karantar da mutane littafin ahkamul jana'iz wa bid'uha na Sheikh Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala littafi ne mai kyau kwarai yayi kokari wajen yin bayanin hukuncin jana'iza da mutuwa da kuma bidiyoyin da ake yi kuma mutane ya kamata ku sani bidiyoyin da kuke wa mamaci ba zai ƙara masa rahama a wajen Allah ba in ma an juya ta wani gurin sai dai zama mai azaba a tattare da shi me maganin bid'a karantar da sunna me maganin bid'a karantar da sunna mutane su rinka zuwa masallatai na ahlus sunna suna jin wa'azzuka suna sauraron darussa da karatutuka suna kuma bude wayoyin su suna sauraron wa'azzuka na malaman sunna ana gane da su hakikanin addini ba gurbataccen addini ba ne yan bid'a suna ba mutane addini wanda yake ba na daidai ba suna ba su gurbatacce suna yi wa annabi kishiya Allah ya shiryar da su ya shiryar da mu ya ganar da mu gaba da wallahi wa na'am
Allah ya saka da alkhairi wannan take cewa uba ne ya sa wa dan mutum ne ya haifa da sai ya sa masa sunan mahaifinsa ma'ana kakan yaron kenan to sai kakan yaron ya bawa yaron kyautar wani gida so da ya bawa jikan nasa bayan wani lokaci sai uban yaron shi kuma sai ya sayar da gidan da ya sayar da gidan sai ya sayi mota a cikin kudin akwai wata mota da ya siya ta 900 so sai yake cewa ya sha fada ya ce zai biya yaron kudin sa amma bai samu ya biya ba hayyara su to sai aka zo raba dukiyar shi uban yaron kenan to matan sa biyu daya ta ce gaskiya wannan 900 za a biya ita kuma uwar yaron ta ce a'a gaskiya wannan kudin gidan zai kai miliyan 7 kudin gidan da aka siyan masa so saboda haka kima wannan kudin za a biya to shine suke tambaya wai a musulunci wanne za a dauka a ciki me za
a lokacin da ya sayar da gidan a nawa ya sayar da gida a kudin da ya sayar da gidan ai abin da zai biya kenan kuma sai su gane cewa da uban yana raye idan ya zo biyan kudin ai zai biya ne daidai irin abin da ya sayi da gida mutane su gane cewa idan bashi ne fa aka zo za a biya to ba a ninka kudi ba a lura da balu in an zo biyan bashi ba a lura da balun kudi
na sanda aka ce bashi
yawa ba a lura da balun kudi kawai nawa ya ci kaza ya ci sai ya biya abin da ya ci shikenan wallahu alam
wallahi saka da alkhairi wannan take cewa dan Allah wace addu'a mallan zai bata ta yi wa mijinta dan ya daina neman mata
kuma duwai
eh ta ce bata
kai yau gaba ta daina neman mata ka tara kenan
wallahi ina ne ita yarinya ce karama bata fi shekara 18 ba ta ce da farko ya nuna mata soyayya amma yanzu auren su bai fota hudu ba amma sai neman matan waje yake kan ita addu'a take nema da za ta dinga wa mijinta ya daina
na kaga tana son kayanta to shine dai magana da na faɗa din da su iyaye suna kuskure suna aurar da ƴaƴansu ga mazajen da ba a bincike a kansu wasu kuma mazajen malam fitinan su ta kai ga wallahi ba za ka gane suna nema ko ba sa nema ba ba za ka gane ba sam very smart mutane suna kula ba za ka gane ba wata mamijin nata yana bala'in neman matan ba za ta taba ganewa ba to da mun duk azantar da bata bayyana ba ai tsabtace ita yanzu wannan baiwa Allah watan hudu kashi auren za ta yi kuma duniya ba za ta yadda da ita ba duniya ba za ta gamsu da ita ba cewa za a yi ai tayi aure ko shekara ba ta yi ba ta kashi
wata
hudu mallan idan a Kano suke mallan ka ga ya mata ta kawo min shi mijin nan
to
in dai a Kano suke
insha Allah
ta lallako shi ta kawo shi yazo mai masa wa'azi mai masa nasiha da ji tsoron Allah
gaskiya
kage yanzu ne she is desperate ba yanda za ta yi kawai addu'a take nema to ni ban san wani addu'a zan mata ba ban san wani addu'a zan bata ba ko ka taba karanta wata addu'a ta hana neman mata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kidaje da sallah da daddare addu'a da zaki kenan kidaje da azumi Allah shirye da mijinki kita addu'a Allah shirye da mijinki rinka sadaka Allah shirye da mijinki sannan kuma ki lura me yake sha'awa yake fita waje ki kyautata jikinki ki kyautata kanki ki zama kina gyara ta yanda zaki dauke hankalinsa ba zai fita waje ya buƙaci wata mace ba sannan kuma ki sanar da iyayenki tun yanzu dan ba lalle ba auren ku yayi karko ko ya da wallahi wannan
Allah saka da alkhairi wannan yake cewa shekarun baya ya kasance yana sallah amma yakan tsallake kusan wata guda bai yi sallah ba yace kuma baya ramawa yace gashi suna da yawa sallolin da ya da ya rasa shine yake tambaya ya matsayin laifin da yi kuma ta yaje gyara wannan laifin nan shi
kaba'ira ce ta zumi babban zumi ne yin sallah inda ma zai iya kai mutum ga kafirci abinda zai yi je ya ce istighfari ya tuba kawai ya je istighfari ya tuba ka je kai ta istighfari ka tuba kai ta tuba kai ta tuba kai ta tuba kuma kai wai tana filfili na'am
Allah ya saka da alkhairi wannan yake cewa ya ci bashi wa irin na dai wannan application din da ake cin bashi to lokacin biya yayi bai biya ba bai da kuɗi a lokacin sai da aka yi sati da yazo biya sai ga kuɗin sun ƙare ya ce ba zai biya ba gaskiya to yanzu ya kusan wata shida da yazo ya duba sai ga kuɗin mai sun kai 600 shi kuma 40,000 ya ce shi ne yake neman shawarar malam
to amma malam kai wannan zai yi kuwa
a malam yadda suke sa
wani application ne wannan
interest din nan kuwa yake
wani irin application ne ka ci 40,000 a wata shida ya zama 600
ta yi duk maybe 24 hours interest din yake karuwa maybe in ka ci wani zaka biya da awa 24 so in baka biya awa 24 din nan ba interest din zai ta karuwa kaga ai ko 5% ne yayi ta ninkuwa yayi ta ninkuwa
to ya biya su 40,000 din su kawai zai iya biyan 40 din za su karba
wallahi ba su ni ba
in ya biya su 40,000 kuma sai je sai da zasu kare a kotu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un mallan haka suke zalunta mutane yan cacan nan
a haka suke
kuma yaran namu ma ba su da wayewa ba lalle ma ya sani ba
ina
ka ci 40,000 a wata shida ya zama 600
dabarar da suke sai su je talla sai su ce in ka ci 40,000 zaka biya 40,000 da naira 200 ko da 300
to
kana ci kuma sai kaga abin ba haka yake ba
Allah soyayya
kaga wannan misali bai in ka ci mutum ya ci bashin 270,000 zai biya interest 95,000 a wata shida a wata shida
200 ka ci 200 ka bada 90,000 interest amma wannan ba su da hankali ma masu wannan abu abin ya yi yawa for so much
so 6% da kwata so kaga a wata to ai aka ma wai sun rage kenan sun rage 50%
kuma wannan duk yin sake
da gudu ai yanzu ana cin bashin sosai
Allah kiyaye
Allah ya saka da alƙairi
to yanzu ya zai biya zai
ka ce biya su 40
ani to zai biya su 40 nan su in ya so su je su kare a kotu ni ba zan ce zai biya wannan kuɗin ba
600
ga asara ga wuta Allah sauki ka daina mace kai daina ci ka daina ci
Allah ya saka da alkhairi wannan take cewa ita ce ta biya a wajen mijin su shekara uku da auren su wai ashe matarsa ta fi karfin sa da yake ba gari ɗaya yake ba ba gari ɗaya suke ba so ita ɗayar ya sai mata mota wai za ta dinga kai yara makaranta idan suka je aka tafi da ita ita ba a ba ta kwana kuma ba za a bari ya zo ba zai je gidanta ba kuma ba ta bari ya dau wayarta da ƙarshe ma tace in za a tafi ma ba za a tafi da ita ba da ta gaji sai ta tafi gidansu aka kira shi aka tambaye shi yace amma ba komai da ƙarshe dai ya sake ta daga baya aka bada hakuri ta koma amma dai har yanzu tace ba ta yin abinci sai dai ya je wajen uwar gidan a can yake cin abinci kuma ya ba ta kwana shine tace dan Allah mallam yi wa'azi za ta dau wannan wa'azin ta sa a status ko ta tura masa ko zai gani tace kuma gashi ma dai ta haihu haka
to mai gidan da yake wannan idan jahilci yake fama da shi sai a hada shi da malamai inda yake rayuwa da su a garin da yake su mai bayanin hadarin da yake ciki duk mutumin da ya auri mata biyu bai adalci tsakanin su ba to ranar tashin kiyama zai tashi da shanyayyen bangare guda kuma Allah zai masa azaba dan haka abinda mai gidanki ba daidai bane na hana ki kwana sannan abinda mai gidanki ba daidai bane zalunci ne na kin cin abinci a gidanki da sauran abubuwa na hakokinki da kika lissafa ya tauye duka wannan zalunci ne ya kamata ku taimake shi kafin ya mutu ku taimake shi kafin ya mutu ya gyara wannan ku taimake shi ku yi masa nasiha ya gyara kafin yarsa budurwa ta girma ta yi aure ita ma ta je a mata irin wannan shin adalcin ko malinki kaga ita dai tana son mijin
an haihu
kuma tana cewa ai nasiha Allah ya sa ya gyara amma irin wannan dai kullun abin da muke faɗa muna da zauri na sulhuntawa da tattaunawa duk mata da take ganin akwai buƙatar ta kawo mijin za ta iya kawo shi dan shi ma ya faɗi nasa uzurin ba mamaki yana da wasu uzurori nasa a boye da bata faɗa ba ba mamaki tana da wasu halaye waɗanda ba su da kyau yasa shi ma yake mata abin da yake yi duk da ba daidai bane abin da yake din amma dai shi ma na da kyau a ba shi dama ya numfasa Allah ya gane da mu wallahi wala
wala saka da kai wannan take cewa wai tana da suna biyu dai mahaifinta ne hudu ba lokacin haihuwa ya samu ta to wai bayan kwanaki sai kakanta kuma sai ya turo ya ce shi fa ga sunan da yayin karago ya sa mahaifinta saboda biyayya sai ya hada sunayen guda biyu kawai birth certificate dinta kamar misali ta ce Fatima Aisha Muhammad sunanta so shine wai take tambaya wanne ne sunanta a shari'a
sunan da babanki yanka miki shine shari'a dan kakanki ba shi yake da hakkin yanka miki sunan ba uba ne yake yanka sunan dansa ba kaka ba kawai ai ba biyayya ma yayi ba ba biyayya yayi ba kawai dai yayi musu wayo ne kaka kawai ki wullar da na kakan ki dauki na babanki shikenan kawai Allah ya ba ku kakan hakuri ya samu dan da bai bi shi ba ba shikenan ma Allah gane da mu
Allah ya saka da kai wannan take ta suke ta fatawa suke nema su mutum ne mai mata hudu sai ɗaya daga ciki wai ta fishi ta tafi aka ba ta hakuri ta kidawa ta je ta videos a TikTok da maza iri sai mijin ya cike ya wata matar ya auri wata to yanzu kuma tana so ta dawo gidan shi amma dai wai shine wai idan ya saki ɗaya daga cikin matan shi zai iya dawo da ita dama akwai kuma saki biya tsakanin su wai shine suke tambaya zai iya auren ta a wannan yanayin
idan na farko ne ba a so idan mutum ya saki matarsa bata gama idda ba ya ƙara aure bai kamata yin haka ba to yanzu misalin ya je yayi wannan kuskuren yana so ya dawo da ita to dole sai ka ga matan hudu ne ai dole sai dai kodai ya hakura ko kuma ya saki wata in ya saki wata in ta gama iddarta sai ya dawo da wacce din tunda yar TikTok din da yar daukan hoto da mazan yake so kaga sai ya dawo da ita yanzu kaga tsautsayi ya fada wa mutum mai kirki a cikin su ka lura wacce fa laifi tayi aka sake ta ta shiga TikTok ta dau hoto da maza da komai kamar yadda suka fada kuma aka auro wata innocent to kuma yanzu ana so a dawo da waccan mai laifin ba fa daina laifin tayi ba to ko ta daina ma kuma an toshe gurbinta amma yanzu ka duba halin maza na wannan zamani zai duba wata mata a cikin su wanda irena wa kurwa sai sallame ta ya dawo da wacce wadda tayi wadannan laifin kuka sannan akwai zalunci a ciki akwai shiga haki a ciki amma baka tilasta mutum ka ce dole ya rike mace wata kila yana da wani uzuransa amma dai irin wannan aure ba albarka yake ba Allah ya sauke Allah ya ganar da mu
Allah ya saka da alkari wannan yake cewa dan Allah yana so mallan ya sa shi addu'a yana fama da lalura ta ciwon sikla to yace sanadiyar wannan ciwon sai ya zama drug addict na wata allura da ake kira har ya faɗi sunan allura ma allura ce da ake ta kashe zafi sai ya zama addicted to wannan allura ma'ana kenan ya saba ma da allura kullun sai yayi yace di ya cinye jarin shi na POS ya nemi aure ma duk an hana shi saboda dalilin wannan allura da yake ya zama addict yace dan Allah yana buƙatar addu'an mallam da sauran ƴan uwa
Allah ya yi masa Allah ya bashi lafiya Allah ya ba mu lafiya Allah ya kare shi Allah ya kare shi Allah ya kare mu da dukkan cututtuka na zamani da wanda muka sani da wanda muka sani ba na'am
wannan yake cewa mijin yar uwarsa ne yake yawan saka ta a damuwa baya biyan bukatun gida ne da kullun kudin makarantar yara sai ya ce a bashi rance yi ta magana
yar uwarta
mijin kanwarsa dai kawai in short
mijin
mijin kanwarsa ne haka so baya biyan bukatun gida ne da kullun kudin makaranta sai ya ce a bashi rance yi ta magana bai da kudi yanzu kuma ya dauki shi yatta abokiyar zamanta kenan zai je da ita umra
a hakan
ya aka ce zuwan shi umra na uku kenan a wannan shekarar amma ko kudin islamiya yaran ta baya bi wallahi bai biya ba to shi ne suke tambaya halatta mutum ya danga zuwa umra da sanan bukatun gidan shi idan sun taso ya ce bai da kudi kuma bai nemi ma izinin ita kanta uwar gidan ba da zai tafiya da amarya kawai daukan ta yi sai daga baya yake faɗa mata kawai
to ai gaba ɗaya rayuwar tasa ta gidan akan zalunci ne yake ta
wallahi
akan zalunci ne yake ta yana yi ne akan zalunci zaka ina ma zai nemi izinin ta kuma wannan umrar da yake zuwa ai kawai dai yana zuwa umrarsa ne ka cutar da iyalinka umrar da ba dole ba ka bar abu na dole ka tafi umra ka tozartar da ƴaƴanka ka tozartar da iyalinka baka iya biyan kudin islamiya baka biyan kudin makaranta baka iya daukan larurar gidanka kuma kana tafiya umra kuma umran ma ka dauki wata mata ka tafi da ita kuma matar ma ba naubar ta ba ba yin ta ba ba lokacin ta ba ka zabe ta kurin kaga ai zalunci ne kan zalunci wannan Allah ke bai halatta ba abin da yake kuskure yake yi kuma Allah bai dora masa wata umra ba alhali bai gama sauke nauyin iyalinsa ba
wannan take to I have some past that I have not compensated and I'm currently 5 months pregnant I was really sick on the early stage but I'm now okay I'm currently on blood tablets and if I miss a meal I become dizzy and sick by the time I put to bed I'll be a few days it will be a few days to Ramadan so I want to find out what can I do in this case with my past please
wannan bayan Allah tana cewa tana da juna biyu kuma tana kan kwayoyi tana shan magani kuma kamar ba za ta yi azumi ba saboda yanayin da take ciki na shan kwaya kuma ana binta azumi ko to me ya kamata ta yi
san da za ta haihu kuma
san da za ta haihu
sauran kwanaki kadan
Ramadan to na farko dai abin da za ta yi ta ci gaba da shan maganinta ta hakura da lamuwar azumin la yukallifullahu nafsan illa ma ataha ko illa wus'aha Allah baya dora mutum abu sai abin da zai iya yi ta haihu lafiya idan ta haihu lafiya kalau sai kuma ta zo ta rama azuminta ta samu lafiya da lokacin da za ta iya rama azumi sai ta rama so you should continue your dosage of drugs that you are taking you are not supposed to fast now because you are not capable to take care of the fasting now because the condition that you are in now and Islam will not force you to fast as this situation and condition that you are in and if it comes to that your EDD date of delivery is nearer to fasting of Ramadan so you can wait because you cannot pass at that situation that you are after finishing your stage you are in you can delay the Ramadan fasting and delay the qada compensation you can delay it after getting your time and your health situation and condition is good you can pass inshallah no any problem bi'idhnillah wallahu alam
Allah saka da alkhairi wannan ma daga Ghana ce tace it's about my Muslim boyfriend I'm really interested in him I want to marry him but his father said no I'm really interested to be in Islam and willing to change my tribe can you talk to the father for me because I'm really going through depression Alisa Nesa sunanta daga Ghana
to wannan yar uwa ce take tambaya daga Ghana amma fa ba musulma bace amma ba musulma bace Allah ya musulunta da ita
amin
Allah ya sa ta gane wannan kuma sai yake nuna cewa kenan ana samun daidaiku cikin waɗanda ba musulmi ba suna bibiyar shirye-shirye da ake na musulunci kaga akwai buƙatar mu kyautata lafazin mu gare su kuma mu kyautata kalmomin mu gare su mu san irin abubuwan da zamu rinka faɗa dan ya zama ya mana hidima ga addinin mu kuma ya jawo wanda baya cikin mu ni da kai wannan tambaya ne to ita wannan to ita ya ake ta san ana wannan shirin kuma ya ake ta zo har take
wallahi tunan ta ba ta yi magana ta WhatsApp ta yi magana
kuma daga Ghana kuma ba mu sani
mun ta magana da ita ɗan sanda ne ma wanda take so ta auren hahotan shi ta
a Ghana yake ko a Najeriya
a Ghana a sunan garin nasu ta faɗa
to kaga yanzu bai wa Allah malam ita wannan ba musulma bace kuma a Ghana take mu kuma muna nan Najeriya muna tabbatuwar mu amma saboda confidence suke da shi tana ganin malamin addini yana da kima a yi magana wa wancan musulmin wa baban dan sandan ni wannan na Najeriya a yi masa magana ya bashi ya ba wa ɗansa dama ya aure ta ita za ta musulunta kuma ka san uzurinta za ka iya cewa me yasa ba za ta musulunta ba yanzu zai iya yiwa idan ta musulunta yanzu ta yi facing problem da iyayenta kuma shi bai aure ta ba ko su kashe ta ko su illata ta ko wani abu
idan an yi aure to already
to amma idan an yi aure ta alƙawari za ta musulunta kaga ta musulunta tana ƙarƙashin mijinta to ya kamata a rinka kulawa da wannan shi wannan bawan Allah dan sandan idan ya ji ko za ka iya neman wani lambar wayarsa sai mu ga yadda za a yi magana da shi ko mu ga yadda za a samu baban nasa ko ba mu je ganin ba sai mu sa masa magana ko mu nemi lambar wayar uban da sai mai mai magana dan jihadi ne wannan
gaskiya
auren wannan yarinyar jihadi ne taimako ne in kuma a cikin wadanda suke kallon mu akwai wanda ya shirya zai wannan aikin alheri bismillah sai mu zo mu hada su da ita insha Allah so I don't know the name of the sister Alison what
Alison
City or what so we have your question reach us and we deliberate on it, and you are
Alison Nessa.
Alison Nessa from Ghana. From Ghana. We are praying for you, inshallah, to be a Muslim, inshallah, in the future. May Allah make it easy for you and make you a very good Muslim sister, inshallah. And inshallah, we are congratulating you that we are going to do our best to see, to discuss with the guy that you want to marry, and we will talk to him to see how we can access his father and talk to him. If it's possible, inshallah, we are going to talk to his father to allow him to marry you, and in with agreement that you are going to convert to Islam, inshallah. And even if it happens that she doesn't marry you, we are going to try our best, inshallah. Even you are a Christian now, inshallah, we are going to do our best to find a very good somebody that will take care about you, inshallah, and marry you in Ghana or Nigeria, inshallah. So allow us to access to your guy and the contact of his father, respectively. May Allah accept our prayers, and may Allah make it easy for you and us to tackle the task, inshallah. Thank you very much.
Allah sakar alkirone yake cewa wai me hukuncin mutun ya ce matarsa zai sake ta idan ga koyan ce dai zai sake ta
ba a so mutun yana yi wa matarsa barazana zai sake ta saboda abu ne na tsoratarwa, abu ne na firgitarwa, kuma a so ka rinka firgitar da wanka musulmi, kuma kana cewa zaka sake ta ko baka sake ta ba a san ka, sai dai in ka fada dan ka tsoratar da ita kar ta sake yi, kuma wannan din zai sa ta gyara, to wannan sai ka sa ta gyara zai sai ai, amma kai yayi yawa nan ba a san cutar da musulmi dan uwa ya cutar da dan uwansa. Na'am.
Me tambaya ta karshe wai shi ma yake cewa menene hukuncin mata aure da take chatting da samari? So matarsa ce take yi, wai hayi ma yayi linkin WhatsApp din ta da nashi, amma dai wai har take mai complain wai bata ji dadin hakan ba, shine ke tambaya hakan da yayi laifi?
Duk lokacin da miji yake tuhumar matarsa tana wani abu na rashin kyautawa, ba laifi bane in ya bibice ta dan ya sa ido akan ta gyara, ba laifi bane ya bibice ta dan ya sa idan ta gyara. Amma haka kawai mutum ya dauke lambar matarsa ya sa a wayarsa ya rinka ganin me take komai da komai, nan ba daidai bane. Amma in ababin tuhuma ne, ana tuhuma kuma ana so a tabbatar a sa ta gyara ne, yayi ne dan ya sa ta gyara, ba wai dan kawai rinka daukar sirrin ta ba, wannan ba laifi. Sannan ita wannan mata da take alaka da wasu maza tana da aure, fasikaci ta zama mai sabon Allah mai fasikanci, a fadakar da ita ta daina ta ji tsoron Allah ya ja mata kunne ya ladabtar da ita, kuma ya kamata ya dau mataki akan ta kar ya bari abin ya ci gaba. Akwai hadari kwarai mutum ya bar matarsa tana alaka da maza a waje, akwai hadari ba karamin hadari ba. So ya kamata maza su kiyaye, su kula da matansu, maza su zama masu kishi, maza su zama masu kulawa. Wallahu ta'ala a'lam. Allah ya mana afuwa, Allah ya samu dace, Allah kuma ya rangwanta mana.
Amin amin. To masu sauraro, duka anan muka zo karshen wannan shiri. Muna godiya da wanda suka dauki wannan shiri kai tsaye, akwai Salis Muhammad Nasir Taraba da kuma Lukman Bello Nawaila, sannan da kuma editor mu Mal Abdullahi wanda yake editing wannan tambayoyi. Muna godiya ga su baki daya. Sannan kada ku manta, za ku iya ci gaba da turo da tambayoyin ku a lambar WhatsApp ta +234 8098459565. Sannan za ku iya ci gaba da turo da tambayoyin ku a group din Malama Hafsat, wanda suke cikin group din za su iya ci gaba da turo da tambayoyin su. Sannan za ku iya turo da
tambayoyinku a shafin Facebook na Dr. Abdullahi Usman Gadankaya da kuma TikTok din Dr. Abdullahi Usman Gadankaya da kuma Instagram na Dr. Abdullahi Usman Gadankaya sannan da kuma Injiniya Abdullahi Adam Musa a Facebook da TikTok sannan za ku iya kallon wannan shiri idan an gama a channel din Dr. Abdullahi Usman Gadankaya da ke YouTube mallan zarfi mana da da akwai masu addu'o'i da yawa asu marasa lafiya da masu neman haihuwa da yan comment section duk suna turo da hadasu da mallan zarfi masu da
ya muna roƙon Allah ta'ala da kyawun sunnukin su din an ruɗe shi yake amsawa duk wanda ya turo mana takarda a wannan guri da sunan neman addu'a Allah ka amsa masa addu'ar sa
amin
kuma da muke karantarwan Allah ka amsa mana addu'ar mu Allah ka sani muna da bukatu muna da larurori gaba ɗayan mu Allah ka biya mana bukatun mu na alkhairi Allah kar ka dora mu cikin damuwa Allah kar ka dora mu cikin fitina Allah kar ka sa mu cikin abin da zai fitine mu ko ya dame mu Allah ka ba mu abin da za mu ci ka ba mu abin da za mu sha Allah ka sa aljanna ta zama makomar ka ji gan iyayen mu ka ji gan magabatan mu masu neman lafiya Allah ka ba su lafiya masu neman aure Allah ka aurar da su masu neman jari a kasuwa Allah ka ba su talibai cike karatu a makarantu Allah ka sa musu albarka wannan kasa ta mu Najeriya ka sa mata albarka ka ba mu lafiya zaman lafiya da sauran kasashe da suke makotakan mu kasar Kamaru an ba da sanarwar zabe wanda da yawa a cikin mutanen kasan wasu ba su zabi ba ana ta tashin hankali a wasu wuraren Allah ya ba su lafiya zaman lafiya Allah ya kare musu dukkan fitina muna ba da shawara gare su su haƙuri su dauki kaddara su ta addu'a kuma suna da hanyar da za su iya samun haƙƙin su ba tare da an zubar da jini ba ta hanyar shari'a sai su bi amma kada a yi abin da za a kone-kone ko zubar da jini ko kashe-kashe dan salwantar da rayukan mutane ba abu ne da addinin musulunci yake son sa ba Allah ya kare dukkan fitintinu Allah ya bawa kasar Kamaru lafiya da zaman lafiya Allah ya zaunar da su lafiya ya ba su hakuri ya ba su abin da za su ci da abin da za su sha da mu ma kasashen mu gaba ɗaya na Afirka gaba ɗaya sauran kasashe Allah ka ji gan iyayen mu Allah ka sa aljanna mu komar mu gaba ɗaya subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa assalamu alaikum